الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 28 ga watan Rabi'ul Awwal Hijira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435 daidai da 28 ga watan January shekara ta 2014. Wannan shine kasan na biyu wanda muka yi wa lamba da B daga cikin kasusuwan muqaddimar karatun littafin الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان واللفر الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مدعوك كنسركي غافر تامش أجي مكفارة كراتو دشمبت آدنغني دا كرانت دوانا للتافي أعندني أمباني دا وصدق يقوي إنا بيّن منفر دا أورمو تسلفية نكما بيّن علاق منفر دا أورمو تسلفية دا كراتو وانا للتافي أقبع تبيو تمنفر ممنتبت دا چيوا نادك اتكي منفر مشيني بيّن ومتاني تنصر توحيد دا الله أيكو أنباوا دشي wanda sakamakon haka dole ne kuma ai bayani dangane da shirka da bid'a da abubuwan didda suke zama barazana ne ga tauhidi da kuma masu tauhidi. Anan ne na nuna cewa to duk wata shirka da za a yi wa Allah madaukakin sarki da wani annabi ko wali ko wani sadauki ko kudubi ko gausi ko wata dabba ko wani abu daban, to dole ne mu tashi mu bayani da gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu. Sai dai kamar yadda na bayyana cewa duk abin da za mu yi mu mukan yi ta hanyar karantawa ne. Shi yasa hannuna ya kai kan ɗaya daga cikin littafin da malaman farko suka rubuta akan wannan mas'ala, wanda in Allah ya so a yau zan bayyana dalilin da yasa na zabi wannan littafi daga cikin dimbin littafan da malamai suka rubuta dangane da wannan mas'ala. Na yi bayani dangane da ma'anar walittaka da kuma bayani dangane da cewa su wane ne waliyai kuma waɗanne sifofi ne na waliyai, da bayani akan cewa babu lazimi akan cewa dolan dole wali sai ya zama wata karama ta bayyana a hannun shi wadda ta saba wa abin da aka sani. Ko ɗaya babu sharadi babu kuma lazimi a tsakanin al'amuran guda biyu. Hasali tsantsar waliyin Allah, Allah madaukakin sarki shine ya san shi. Dan haka ba wata alama ce wadda za ta bayyana gadangadan wadda ta bayyana za a ce wannan waliyin Allah bane. Sai dai a jimillance dukkan mumini za a iya cewa ainihin waliyin Allah ne. Duk mai tsoron Allah mai bin dokokin Allah za a iya cewa waliyin Allah ne a jimillance. Amma a hakikanance Allah madaukakin sarki shine ya san wane ne tsantsar waliyin shi. Sai kuma wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana. A yau zan tashi bayani dangane da ma'anar karamar waliyai. A yau zan tashi dangane da bambance tsakanin karama da mu'ujiza. A jiya a cikin jawabina na bambance. Bambancin a takaice shine duk abin da ya bayyana ta hanyar ainihin wato gabatar da hujja da dalilai da amsa duk wani kalubale daga wani annabi, to wannan shi ake kira ainihin mu'ujiza. Kama Al-Qur'ani mu'ujiza ce domin kafirai cewa suka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama me yasa ba za a bashi aya ba, sai Allah ya ce awalam takfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim. Ai Qur'ani ya ishe su ayatin da gashi nan an saukar da shi ana karanta musu. Kaga anan nema suka yi a kawo aya, sai Allah madaukakin sarki ya bayyana musu cewa Al-Qur'ani shine babban dalilin da zai gamsar da mutane akan cewa Annabi dan aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Annabi Musa ya zo da ayoyi wanda daga ciki akwai At-Taura, akwai kuma wasu ayoyin daban waɗanda suke guda tara ne. Waɗannan duk suna daga cikin mu'jizojin annabawa. Amma ita karamar waliyi ba wai caca ake yi ko kalubale ake jefawa cewa in ka isa kai waliyi ne kai kaza ba. in har kaji ana sanarwa a gidan radio da jakan magori ana buga takardu ana watsawa a Facebook cewa azo za a ga karamar waliyai, azo yau ga wali zai tashi, yau wali mai buzu zai tashi, yau wali mai kan cilukowa zai zo. To dai inda kaji ana haka, to kuma abu ya zama wani abu daban, babu walitaka anan kuma babu karama. Ina fata an gane. Na haka in har ta tabbata karama din ce, to ana danganta ta zuwa ga waliyai. In kuma ta tabbata mu'ujiza ce, to ana danganta ta zuwa ga annabawa. Don haka kenan duk abin da ya bayyana na daga hannun annabi ko manzo sai a ce mu'ujiza. Abin da ya bayyana na daga hannun wali sai a ce karama. Idan ku ya zama ba waliyin Allah bane ba kuma annabin Allah bane, wani abu ya bayyana gare shi, to wannan kuma sai a kira shi ainihin al-ihana. Allah madaukakin sarki ya so ya wulakanta shi ne, ya so kuma ya maida shi sanadin bata daga cikin wasu al'umma waɗanda za su bata dan alƙawarin Allah ya tabbata a kansu. Sai wasu abubuwa su faru ta hanyar shi, waɗannan abubuwan ba tsafi bane, ba mu'ujiza bace, ba karama bace, ihana ce. Allah ne ya so ya jarabci mutane ta wannan hanya. Kun ji abin na uku kenan, shine al-ihana. To sannan kuma akwai as-sir da sauran abubuwa da zaka ji Ibn Taymiyyah zai ambace su, an-narinjat, ma'ana sihiri, rufa'ido, siddabaru. Waɗannan su kuma wani abu ne wanda ake yi na daban, waɗannan abubuwa da ake yin su na daban, su kuma sun danganci yadda ake yin su. Sun kasu kashi biyu. Kashin farko akwai tsantsar sihiri, tsafi, rufa'ido da siddabaru. Wannan duk layin su guda daya, suna ne kawai Bahaushe ya canza musu da gwargwadon yadda suke. To na iya yiwuwa a ga wani yayi irin wannan sai ku rinka ganin shi yana shiga ta bakin jaki, sai ku ga ainihin yana fita ta baki ta duburar jakin, sai a dauka cewa wannan mutum ya kai waliyin Allah. Sai ku duba ku gani. Da farko tukuna, musulmi ne? Mabiyin Allah ne? Mabiyin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Me taka tsantsan ne game da bayyana riya ko sum'a? Mutum ne wanda yake bashi da girman kai, bashi da ji da kai? In haka da za a kaddara ta faru, to sai a ce shikenan, wannan ya tabbata waliyin Allah, kuma karama ce ta tabbata daga cikin karamomi. Amma in har ya zama akwai sanar da cewa a zo a ga kaza zai faru, to wannan ko ya faru babu shakka ba waliyin Allah bane. To shine za mu tafi zuwa ga kashi na hudu din wanda nace shi kuma ya kasu kashi biyu. Abu ne zaka ga ya faru, ko dai zan ya faru ta hanyar sihiri ne.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة ديو غوتا ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدة تريه تدبو مشاترا وان دي 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 شاتقوز غوتا مارش 1999 إذن جماعة بسمان تابا muna ainihin wato gudanar da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'liqin babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah. To amma ganin dacewa da ainihin wato kusatowar babbar sallah, sai muka ga muhimmancin a ayyuwa jama'ar musulmi bayanai dangane da hukuncen sallolin idi karama da babba a ƙarƙashin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai inganci da tsarki. to waɗannan ainihin wato bayanai da muka ce za mu gabatar na dangane da hukunce-hukuncen sallar Idi za mu yi amfani da wannan dama ne mu karanta littafin Ahkamul Idaini fi Sunnatil Mutahhara ta'alifu Ali Hassan Ali Abdul Hamid wanda ainihin wato Al-Maktabatul Islamiyya Amman Urdun ta buga wato an buga wannan littafi ainihin a Urdun kasar Jordan wannan littafi kamar shekaru biyu da suka wuce mun ainihin wato yi talhisin shi a cikin kasar biyu kowane kasar na dauke da awa daya dama nace in Allah ya so za mu samu wani lokaci da za mu karanta shi dalla-dalla tun daga farkon shi har karshen shi to shine za mu yi amfani daga wannan lokaci har zuwa nan da ana ainihin gobe sallah wato jajibirin sallah za mu rinka ainihin karanta wannan littafi insha Allahu ta'ala muna masu neman taimako a wurin Allah sai mu ce suka ce huququ tab'i mahfuza wato haƙƙoƙin buga wannan littafi to ba a yarje kowa ya buga littafin ba sai ya nemi izinin su masu buga littafin ko kuma shi wanda ya rubuta littafin at-tab'atul ula daga bugun farko ne zamu karanta wannan littafi an ta buga shi sau da dama amma wannan bugu na farko an buga shi ne a ama 540 hijriya wato hijira na da shekara 1405 yau shekara 14 kenan da aka buga ainihin wannan littafin shi kuma mai littafin kwatankwacin shekaru 15 kenan da ya kammala littafin almajirin Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ne kamar yadda aka ji yana fitowa yana faɗa ƙarara yana cewa malamin mu Muhammad Nasir Din Al-Albani ya ce ko malamin mu Albani ya inganta hadisi kaza wannan malami na ɗaya daga cikin malaman da suka haɗin gwiwa suka hada ƙarfi da ƙarfe na ilimi suka rubuta littafin sifatu sallin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare da shi da ainihin abokin shi Salim ibn Eid al-Hilali Allah madaukakin sarki ya taimaka bismillahir rahmanir rahim malamin yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma kamar yadda malamin ya dauka mu ma haka zamu dauka malamin zamu ji zai mana bayani akan cewa waɗannan bayanai zai gabatar da su ne a tattakaice domin zai kakkauce wa duk wasu sabani da aka yi duk abin da aka zo akwai nasi Allah ya ce annabi ya ce sai a wadata akan wannan nasi sabani kuma sai a aje shi gefe guda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da tacewa akan wannan matsalar to sai a hakura da sauran zantuttuka waɗanda ainihin malamai suka kawo a takaitu akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya so in umarni ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi malamai suka yi sabani dangane da wannan aka dan yi maka nuni kadan zuwa ga sabanin su sai a gida ka akan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar sai in ka shiga wata larura ko wani hanzari wanda ba za ka samu damar yi ba to wannan ko ainihin wato akwai sauki a cikin addinin da annabi ya zo da shi malamin ya fara da khutbatul haja a takaice yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معلمين يتي لله قودياتا تبتغ الله منا قودي مش منا نيمان الله يتي مكيمو منا نيمان الله يغافر تامنا الله يتري مدغ شرور كاونا مو da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya bata to babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bayan haka fa innal islamu huwa dinullahi alazim musulunci dai shine addinin Allah mai girma alladhi irtadahu lilbashariyya wanda Allah madaukakin sarki ya yarje wa tafiyar da rayuwar dan adam a karkashin shi wato musulunci kadai Allah ya yarje wa rayuwar dan adam ta gudana a karkashin shi bi yusmihu bihi kullu sha'anin min shu'uni hayatiha saboda Allah ya gyara dukkanin wani sha'ani daga cikin sha'anoni na rayuwar dan adam ta hanyar musulunci din alamar rizaman duk yadda tsawon zamani yake musulunci shine ya dace da gyara rayuwar dan adam wa taqallubid dahr da kuma duk yadda ainihin wato zamani yake jurawa musulunci kadai shine zai iya ainihin wato gyara rayuwa ta dan adam saboda Allah yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu nan a ce Allah madaukakin sarki da ya halitta kuma bai san abin da ya halitta ba zai yi ba zai yi ba, don haka in ko har ka san haka to ka tabbatar da cewa Allah shine Al-Latifu Al-Khabir, Allah shine mai tausayi mai tausasawa, Allah shine mai bada labari akan haka. Wannan ainihin wato aya da malamin iktibasi da ita cikon wani bayani ne da Allah madaukakin sarki ya fara dangane da mushrikai waɗanda suke zagin Allah a ɓoye da sarari, sai suka ji Allah ya nemi su raddi a cikin Al-Qur'ani, sai suka ce to abinda za a yi yanzu mu rinka ainihin zagin Allah Muhammadu a ɓoye yadda yake ba zai ji mu ba. Shine Allah ya ce wa asirru qaulakum aw ijharu bihi, ko dai ku ainihin sirranta maganarku ko kuma ku yi ta a bayyana, duk ɗaya ne a wurin Allah. Innahu alimun bi dhati sudur, Allah yana sanar da abin da ke cikin kiraza ma balle abin da baki ya faɗi cikin sirri. Sai Allah ya ce to yanzu nan a ce wanda ya halitta kuma bai san halitta shi ba zai yi, ai ba zai yi ba. Sai Allah ya yabi kanshi da cewa shine Al-Latifu mai tausayi mai tausasawa, kuma shine Al-Khabiru mai bada labarai dalla-dalla akan duk halin da halitta shi suke ciki. Allah da ya halitta ya fi kowa sanin halitta. Allah madaukakin sarki ya turo manzanni da littattafai ya rada wa wannan abu da manzannin suka zo da shi suna musulunci. To kasancewa musulunci da littafin annabawa kadai zai iya gyara dan adam ya gyaru, in ba haka ba duk wani abu an gwada an gabe ci ba, an gwada mulkin soja bai ci ba, an gwada demokradiyya bata ci ba, an gwada duk irin hayaniya da bankaurar da za a gwada babu, har mulkin maguzanci an gwada bai ci na gargajiya. Don haka babu abin da zai ci sai addinin musulunci. Allah madaukakin sarki yayi wa addinin musulunci da kirari da cewa inna dina inda Allahil Islam. Menene addini tukuna? Shine duk abin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya maka hisabi ya biya ka a ranar alkiyama. To abin da kadai zaka yi Allah madaukakin sarki ya biya ka ya maka alkhairi a ranar alkiyama shine al-Islam. Can wani wuri kuma Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, wanda bi ya bidi wata hanya ya kama ta wadda ba addinin musulunci ba, falan yuqbala minhu, sam Allah ba zai amsa mishi ba, Allah ba zai yarda da shi ba, Allah ba zai karbe shi ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a ranar alkiyama kuma wannan mutum na ɗaya daga cikin mutanen da suka yi asara. Saboda haka ya jama'ar musulmi, mu san cewa shari'a ita muke nema ba demokradiyya ba, shari'a muke nema ba mulkin soja ba, shari'a muke nema ba mulkin gargajiya ba. Duk abin da ya saba ma shari'a wadda Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, yadda ka gani haka annabi ya samu mutane. Wasu kasashen tun zamanin annabi ana demokradiyya, a tsayar da mutum a yi takara a zabe shi. Wasu kasashen kasashe ne da ake mulki na gargajiya, in ka hau sai ran da ka mutu danka ya hau. Wasu kasashen mulki ake na soja mai karfin tsiya ya dudare ya kwace mulki a ce shi ne shugaban kasa. Haka annabi ya same su, ba wai bayan annabi ne waɗannan tsarurruka suka samu. Amma kakan sai Allah bai yarge wa annabi ya bi ko ɗaya a ciki ba, sai ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, daga cikin duk waɗannan al'amura da ka samu mutane a ciki Allah bai yarda ka bi ko ɗaya ba. Wanne Allah ya yarda ka bi? Shine sunan shi shari'a, ba ma sunan su ɗaya da wancan ba. Sai Allah ya ce fattabi'ha, ka bi shari'a, ba demokradiyya ba, ba mulkin soja ba, ba mulkin gurguzu ba, babu wata tsari, babu wata doka, babu wani tafarki da Allah ya yarje maka, ka bi. Sai me shari'a ya ce fattabi'ha, ka bi ita shari'ar nan sau da kafa. Wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna, sam karka sake ka bi hanyar waɗanda suke jahilai ne ba su san Allah ba. Ashe mulkin soja mulki ne na jahilci, mulkin maguzanci ne, mulkin jahiliya ne. Ashe mulkin siyasa mulki ne na maguzanci, mulki ne na jahiliya, ba su san Allah ba. Ashe mulkin gurguzu, mulkin gargajiya, dukkan su mulki ne wanda yake ba tsarin da Allah ya yarda ba. Duk shari'a, duk doka, duk tsarin da ba za a ce Allah ya ce ko annabi ya ce ba, ko mulkin soja ne, ko mulkin siyasa ne, kar ka taɓa tunani a addinance ko a rayuwa akwai canji. Shekara nawa kai talaka menene ka gani, kai musulmi a addininka mai kaga ya canza tun da kake siyan omo shekara 20 da suka wuce? Shin yanzu canjin mulki guda nawa akai, daga na soja ko na demokradiyya ko na maguzanci? Wanne ne kaga omo ya sauka? Menene ka gani kai musulmi ne son bin shari'ar musulunci ya samu gyara dangane da shari'arka? Babu. ashe duk waɗannan abubuwa gaba ɗayan su bangare ɗaya suke, shari'ar musulunci kuma bangare ɗaya take. Shi yasa daina murna so da zai bayar ga farahula duk ɗaya ne, ba abin da zaka gani canji. Gaba ɗaya Allah bai yarda da wannan tsarin ba, bai yarda da bin wannan tafarkin ba. Saboda haka daina murna matuƙar ba shari'a ba. Shari'ar musulunci kuma na da ƙa'ida. Shari'ar musulunci ba za ta kafi kuma akan tebur ta sulhu ba. A yi sulhu ko Bahaushe me yace, yace kaza ba ta san alhamdu ba, sai ta juka a makogoro. Ina ma'ana haka? Ma'ana duk inda ka ji wai za a kafa shari'ar musulunci sai an yi jihadi tukuna. Amma salin alin kawai arne yadda ya sallama kanshi, a kai me yasa baka sallama kanka gare shi ba? Dan ka ga ba za ta yi ba, to haka shi ma yake ji, ba zai sallama kanka gare shi ka mulke shi a shari'ar ka ba, sai abin ya bi karfin shi. Dan haka shari'ar musulunci ita ce a barbi. Shari'ar musulunci kuma sai an yi jihadi, sara da suka, bindiga da takobi da igwa da komai, sai wasu sun mutu, sai wasu sun zama masu ido daya, sai wani ya zama gurgu, sai wani ya rasa yadda zai saka rayuwar shi, wani sai ya asara iyalan shi gaba daya. Wani dalibi a Jami'ar Islamiyya yana ba mu labari, suna jihadi a kasashen su na Afghanistan, yace ya koma gida hutu, yaje ya samu duk gaba dayan dangin shi da anguwar su gaba daya an kashe su kakkaf. Don haka kawai sai ya juyo, bai da dan uwa kenan ko kwa daya a duniya sai dai na musulunci. To da haka za a bi shari'ar musulunci ta samu jama'a. Amma shari'ar musulunci a zauna a yi sulhu, a ce ga wasu dattawa sun amince, duk ƙarya ne yaudara ne, an yi irinta a ƙasar Sudan, gwamnatin Ja'farin Numeri ina ta je? Babu inda ta je. Shi yasa al'umman musulunci Allah da yana da ka'ida a cikin Alkur'ani yace, wa'iddu lahum mastata'tum, ku tattalar musu duk abin da za ku iya na kayan yaƙi. Iyalanku ake nufi? Limamai ake nufi? A'a, ku din nan aka ce ku tattalar wasuwa, ku tattalar wa maƙiyanku, ku yaƙi maƙiyanku, maƙiyan Allah. Babu yadda za a yi jama'a sai an yi shari'a sannan Allah zai yarda da mu. Babu yadda shari'a za ta samu sai an yi jihadi. Manzon Allah ya yi jihadi, annabawa sun yi jihadi, sahabbai sun yi jihadi, manyan malamai sun yi jihadi, waliyai sun yi jihadi. Gwamnatin farko ta musulunci da aka kafa a Najeriya nan, waye kafa ta? Wani bawan Allah ne, salihi ne, waliyi ne, Bafulatani ne. A nan kasar Hausa aka yi haka, sai da ya gudu ya bar kasar nan saboda yana gwagwarmaya ya kafa shari'a. A wannan lokacin karkace zunzurutun maguzawa ya samu a kasar, suna sallah, suna salati, suna azumi, sun je aikin hajji, kowa da tarbiyya a hannun shi yana zikiri. Amma me suke yi? Kafirci suke, maguzanci suke. Shi yasa ya halattar da jininsu, ya halattar da mulkinsu, duk da kalmar shahadarsu baki daya ya ce, saboda suna bin abin da ba shari'a ba. Dan haka komai nasu ya halatta, kamar yadda komai na kafiran Makka ya halatta manzon Allah ya yaƙe su, ya je yi musu shiri, ya zo ya yaƙe su, ya tabbatar da gwamnatin musulunci. Saboda haka jama'a, babu yaudara a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam Ali Hassan ya ce, wa laqad kanat al ummatu al islamiyyah khayra ummatin ukhrijat lin nas. To al'ummar musulunci ita ce fiyayyar al'umma baki daya da Allah madaukakin sarki ya halicce ta don ta taimaka wa mutane. Duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya halitta don su taimaka wa mutane, to mu al'ummar musulunci da muke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, mu ne al'ummar da muka fi kowa daraja daga cikin dukkanin al'ummomi na girma masu daraja din. Litasharrufiha bihamli hadhihi ar-risala, saboda daukaka da daraja da wannan al'umma ta samu saboda dauke da wannan sako na manzanci na annabi da take isarwa. Wal qiyam bi tawsilha li ghayriha min al-umam, da kuma tsayuwa don isar da wannan sako ga wasu al'ummomi daban waɗanda ba su ba. Wa zallat kadhalika, haka al'ummar nan ta kasance tun daga sa'ad da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a cikin girma da daraja da mutunci da daukaka da karama, ila yawm ibtidaha an kitabi rabbiha subhanahu wa ta'ala, har sai ranar da al'ummar musulunci kuma tsautsayi ya same su, suka nisanci littafin ubangijin su mai tsarki da daukaka, wa sunnati nabiyha alaihi salatu wassalam, har kuma suka zo suka nisanci sunna annabin su tsira da aminci su tabbata a gare su. To daga wannan lokaci ne sai kaskanci ya kama al'ummar musulunci. Saboda me? Saboda Allah ya girmama su, ya aiko musu da manzo, ya ba manzon littafi, manzon ya sha shekara 23 yana karantar da su wannan littafi ta bayani da aikace. bayan tafiyar manzon kuma da dan lokaci ta dan sai suka nisanci litafin Allah suka nisanci tafarkin da manzon ya rayu shikenan sai kaskanci ya same su to yanzu yaya za a yi a gyara tunda dai an gano mas'alar sai gyara sai malam yace fa kana alwajibu ala almuslimina jami'an fi anha hadhihi albasita kullaha an yarji'u ila kitabillahi jalla sha'nuhu wa tabaraka ismuhu wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muttahidina واعينا متفقهين عالمين بشؤون اسلامهم وباحكام عبادتهم ما لا yake abin da yake wajibi akan musulmi baki dayan su a dukkanin bangarorin wannan duniya mai fadi gaba daya su dawo zuwa ga littafin Allah wanda yake sha'anin Allah ya daukaka sunan Allah yana da albarka sa'annan kuma su dawo sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna masu hade kai a karkashin alqur'ani da sunna suna masu kula da alqur'ani da sunna suna fahimta alqur'ani da sunna sa'annan su zan suna sane da sha'ani na addinin su na musulunci kai ya zama ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna ya zama sun san rayuwar duniya amma ba su san game da rayuwar lahira ba ba su san addinin su ba a su zama suna sane da sha'anin addinin su wa bi ahkami ibadatihim sa'annan kuma su san hukuncin ibadojin su وقد ايقنت مالان علي حسن يتي ني كان ناسامو تبس ان من الاسباب التي يطويها الاسلام في غدونه نا daga cikin hanyoyi ko dalilai wadanda musulunci ke dauke da su a cikin ainihin fukafukan shi وهي في مقدمه اصوله kai ba ma wai a fukafukan musulunci ba a kirjin musulunci musulunci na dauke da wannan ainihin wato magana da zan fadi وفي الذروة من تعاليمه كما مسلمتي ما أدعو كده وانا سببا وانا دغان فتا عينهم صرور وإلميش تكثيره من أسباب وحدة المسلمين نادا جتكين أبوان دا مسلمتي كده وكده سو تكو إنا سمد أسدام دهبو شيني يوي تدليلا دباس كاو هاين كم مسلمي مسلمتي ينا وقلن كاو وانا أبوان دليلي سسببو دوا وربط بعضهم ببعض لكما هأ ainihin wato zumunci tsakanin musulmi sashen su da sashen su don haka malam yace fa min zalika an aujaba fihim aljamaa to na daga cikin ainihin hanyoyin da musulunci ya zo da su domin ya ainihin wato hade kan al'ummar musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabtar da ainihin sallar jam'i fi kulli yawmin khamsa marratin a kowane yini wajibi ne mutun ya je ainihin sallar jam'i so biyar gashi a ƙasa malam yake unzur ma katabahu al-allamah ibn qayyim al-jawziyya ka duba abin da babban malami ibn qayyim ya rubuta rahimahullahu Allah ya ji kanshi shi kitabihi a cikin littafin shi mai suna as-salatu wa hukmu tarikiha sallah da hukuncin mai barin sallah din daga shafi na 109 zuwa 127 malam yace ka duba za ka ga cikakken bayani akan farlanci akan halartar sallar jam'i da kuma na daga cikin hikimar shine kokarin hade kan al'ummar musulunci yarbutuna qulubahum jami'an bi imamin wahidin Allah madaukakin sarki ya farlanta wa al'ummar musulunci su hadu suna bin limami daya su daura zukatansu gaba daya akan limami daya ya tarassamuna khutahu suna bin matakan da wannan limami yake bi dalla dalla wa a'malahu da ayyukan limamin wahidan wahidan daya bayan daya مراقبين ربهم سنا دل الإمام أما كما سنا كلا دتوا وبنجين سسكي دوتاوا عالمين على القيام بما جعلهم مستخلفين فيه سأنا سنا ما سسنا بأينهم واتو وجب چن أبن دا الله مطوك چن سركي يطورا مس أينهم دنجن دا كلا دا قائد جين الدين المسلم چي يرحم بعضهم بعضا ساشن سسرنك جن توسين ساشي jama'an da daga cikin hikimar zuwa sallar jami'i kenan kai ya zama kun zo kuna sallar jami'i amma wannan ya tsaya dama da kai wannan ya tsaya hagu da kai wannan gaban ka wannan bayan ka amma duk kana jin haushin shi ma'ana babu tausayi kenan domin kiyama ko jin haushi ko wani abu wanda yake mummuna ga dan uwanka musulmi yana kore tausayi da ake nema tsakanin ku wa ya'tafu ba'dhum ala ba'dhin sannan sashi na tausasa wa sashi mubtadi'ina am mubtadi'a mubta'idina an al-baghy suna masu nisantar ainihin zalunci wal fasad da ainihin barna fil ardi a bayan kasa wannan ita ce ka'ida ta musulmi ba wai ku zo ku gama sallah ga kunan kun hadu amma ku koma office ku ne macuta ku ne yan damfara ku ne masu sama da fadi a dukiyar gwamnati ko kuma ku koma cikin iyalanku ku ne azzalimai ku ne miyagu ku ne masu daura fuska ku ne marasa rahama ko ku koma cikin kasuwannin ku, ku ne masu mabu'i, ku ne masu algushi, ku ne macuta ɗan damfara masu wayau, yadda za ku bi ku tara kuɗi ko ta wace hanya, ba haka ake so ba. So ake kun shiga kun yi sallah, in kuka dawo kuka zo offices ko kuka zo kasuwa ko kuka koma harkokinku ne da kullun, a ga ƙarin alheri a bisa ɗabi'unku na alkhairi, ma'ana sallah tana amfanin ku kenan. ثم ألزمهم بالاجتماع في كل مقدار يمكن أن يوقع إبليس في قلوبهم شيئا من همزه ونقه ونفه. فأنكما أهال كل أنا زوا صلى تتائي يواكاد أولا تذراكم شيطان zai iya ainihin wato saka kiyayya da gaba tsakanin mutanen wannan anguwa da wannan anguwa, tunda ku ƴan anguwar yanzu kun waye gari, kuna zuwa masallaci ɗaya kuna sallah, kiyayya da gaba babu a tsakaninku. To amma tsakanin waccan anguwa da waccan anguwa ta iya yiwa kuma kiyayya da gaba ta zo ta shiga a tsakani, saboda ba a haduwa wuri daya. To sai kuma Allah cikin hikimar shi da gwamnatin shi da kwarewar shi dangane da shi ya halittar nan, sai ya lazimta wa musulmi kuma haduwa a daidai irin wannan lokaci da ake tunanin Iblis zai iya gabatar ko ya saka ainihin wato wani abu na daga cikin wato sanya haukan shi, ko kuma sanya ainihin wato girman kai, ko kuma ainihin ya sa wani ya zan kwararre ne wajen waka. Ma'ana wannan yayi iktibasi ne daga cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito. Ma'ana in aka bar waɗannan mutanen anguwa da waɗannan ba sa haduwa, shedan zai iya saka wani abu tsakanin wannan da wannan, ya zan ya sa wannan ainihin girman kai akan wannan, ko kyamar juna akan wannan. To sai Allah madaukakin sarki sai ya wajabtar da haduwa ta ainihin mako, ita ce sallar juma'a kamar da zaka zo ka ji. Aw tuhdithu ba'jata ad-dunya wa bariquha fi anfusiha anfusihim, ko kuma a wannan tsakani ya zama wato kyalekyalen duniya da kuma abubuwan sha'awa na duniya sun afku a cikin zukatan ainihin mutane, iktiraban min hadan neman kusanci da duniya din, wa rukunan ila sharabiha, da kuma karkatuwa zuwa ga rayuwar duniya kawai. To sai Allah cikin hikimar shi sai kuma ya lazimta ainihin wato haduwa ranar juma'a, wa zalika yawmul juma'a, wannan haduwa kuwa ita ce ainihin wato ranar juma'a. In aka hadu ranar juma'a din nan, sai ya zama kuma waccan anguwa dama isu suna da tausayi da kaunar juna, wannan anguwa haka. To amma tsakanin anguwa da anguwa mai yiwuwa akwai kiyayya, to haduwar nan kuma duk mako sai ta rinka ainihin sanya kauna da ra'ama ainihin a ciki. Shi yasa hadisi yazo cikin sahihul bukhari da muslim da sauran tafai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dukkan al'ummomi da Allah ya ba su addinai sai da suka yi gwagwarmaya gano wacce rana ce juma'a din nan, amma sai ta sulle musu. Yahudawa suka buga suka lalube sai suka fadawa Asabar, Kiristoci suka buga sai suka wato sai suka fadawa ainihin Lahadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace muku sai Allah ya mana gandakatar sai muka dace da ainihin ranar juma'a. Ranar juma'a din nan a wannan rana ce kamar yadda wani hadisi yazo ya ƙara bayyana cikin sahihu Muslim, Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Adam a wannan rana ta juma'a, aka hura mishi rai wato a irin wannan rana. Sa'annan kuma a wannan rana irinta Allah madaukakin sarki zai tashi duniyan nan, ma'ana a wannan lokacin ne tashin duniya zai afku. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullun juma'a gari ya waye, duk dabbobi ba su da sukuni, ba su da kazarkazar, saboda sun san juma'a za a yi tashin alkiyama, babu wanda yake gafala sai dan adam. Wani baya sanin cewa yau juma'a sai ya bude office, ko sai ya kama hanya zai tafi kasar waje, ko sai ya ainihin tafi kasuwar kauye, wani sai ya bude shagon shi, sannan ma zai tuna ashe yau juma'a. Amma dabba da ita shari'ar ma ba a kan ta yake ba, ana wayar da ranar juma'a ta san yau juma'a, sai ta natsu ta kasa kazarkazar ko yau ne ma tashin duniyar, to ina sukuni. Dabba kenan wadda za a ce kunu turaba, ku zama turbaya, amma tana kintse da cewa kiyamar ko za ta zo, dan adam kuwa bai san cewa yau juma'a ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To a kasa malam yayi karin bayani yace litawsi'ati fi ma'rifati ahkamil juma'a wa khasa'isiha, in kana son ganin cikakken bayani dangane da hukunce-hukuncen juma'a da darajojin da ranar juma'a ta kadaici da su, unzur zadul ma'ad, ka duba littafin ainihin wato zadul ma'ad na Ibn al-Qayyim juz'in farko shafi na 364 zuwa 432, da kuma ainihin majmu'atir rasa'il al-muniriyah ainihin wato mujalladin farko shafi na 188 zuwa 223 wa adwa al-bayan da kuma littafin adwa al-bayan fi idahi al-qur'ani min qur'ani lishankiti na babban malamin tafsiri da fiqhu al-shaykh al-shankiti mujalladi na 8 shafi na 268 zuwa 310 wa tafsir al-qurtubi ka kuma duba tafsir al-qurtubi juz'i na 18 shafi na 96 zuwa 121 sai yace wali ustazina al-albani risalatun babban malamin mu kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani yana da wani littafi karami mai matukar muhimmanci sunan shi al-ajibatun nafi'a wato amsoshi masu amfani dangane da ainihin wato juma'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a komiti ne na masallacin juma'a a Damascus al-Sham Muhammad Nasiruddin al-Albani yana yawan cikin wa'azozin shi cikin karatutukan shi yana faɗin wasu abubuwa na bid'a shine su da yake committee su committee neman gaskiya ne sai committee suka zauna suka ce me zai hana wannan babban malami na aika mishi da wasiƙa shin ya gaya mana abubuwan da suke sunna ya gaya mana abubuwan da suke bid'a don mu yi gyara akan masallacin mu shine da suka aika shine sai wannan littafi al-ajibatun nafi'a amsoshi masu amfani an as'ilati lajnati masjid al-jami'a game da tambayoyin da komitin masallacin juma'a suka aika da su littafin juz'i guda ne shine al-hasan yace falturaja aje a duba sai yace an ahka'a anil juma'a wa ahkamiha game da juma'a da hukuncen juma'a Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan littafi falturaja yace a koma a karanta wannan littafi fa innaha matbu'a an buga wannan littafi mutadawala kuma yana nan a hannun jama'a hannun malamai hannun ɗaliban ilimi insha Allahu ta'ala wannan littafi yana da matukar muhimmanci anan zamu yi amfani da wannan dama akan cewa muna kira muna nasiha zuwa ga ainihin namu komitocin masallatan juma'a din su ji tsoron Allah su samu littafi nan su yi nazarin shi domin akwai bid'o'i da dama waɗanda wannan malami ya tattauna bayanai akan tabbas bid'a ne akan su amma kuma har yanzu masallatan mu ba su gushe ba suna yi ba dan komai ba saboda lokacin da aka tashi yin gyaran sai ba ai kokarin a tace to menene abin da yake addini menene kuma ba abin da yake addini ba daga abubuwan da ainihin wato aka gada a da gargajiya shikenan wasu abubuwan sai aka ci gaba sai za ka je ka samu masallatan bid'a masallatan da ake al'ada masallatan gargajiya ana yin wasu abubuwa kuma sai ka ga masallatan da ke cewa na sunna ne su ma sai ga ana irin waɗannan abubuwa to muna da nasiha ta musamman a nemi wannan littafi kuma ya wanda baya da wannan littafi babu laifi sai ya kawo bukatar shi sai a fito mai da littafin sai je sai ya samu sai ya photo start littafin juz'i guda ne shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine sai ainihin Ali Hassan Ali Abdulhamid ya ci gaba da cewa waja'alahu yawma idin lahum sai Allah ya sanya ranar juma'a ta zama ita ce ranar da musulmi za su rinka haduwa a mako yajtami'una fihi suna haduwa a wannan rana فيذكرهم المذكر بآي ربهم وآلائه أسامو مالم من خطبة مالم من وأذي يرنك تناس الشيس ومدى آيو ين أبنج جنسو لكمني إمومين الله مدوك تنساركي يانا دبتكين سنة وجان أينهم بقبر صلى الجمعة أيوة تكاو آيوين القرآن أشكي ده حديثا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم تيباب لي فيما اللي ما من جمعة يميكي ya ainihin wato yi khutuba ta farko innal hamdalillah khutbatul haja wato sai ya kawo wata sura ta alqur'ani sukutun da guda sai ainihin a tashi sai ayi sallah in yi haka yayi daidai ya tabbata a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata ran in yazo khutuba in yi khutbatul haja innal hamdalillah nahmadu wa hazwa karshe kamar yadda ka ji mun yi kwatankwacin haka yau insha Allah sai manzon Allah sai ya karanto wata sura ta alqur'ani babu tsarin da mai wa'azi zai yi da zai kai zakin alqur'ani ba to wannan sura ce su kutun da guda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karantawa saboda haka babu laifi ranar juma'a illiman ya neke da azo ana kawo irin waɗannan hadisi na ƙarya game da falalar azumin tsofaffi falalar waɗannan abubuwa waɗanda suke ba su tabbata ga jama'a gwamma azo ana karanta mutane alqur'ani da sunna wadda take ingantacciya Allah ya shiryar da mu saboda akwai hadari limamin juma'a ya zama baya iya tace hadisan da zai karanta wa mutane inda hadarin yake shine mutane duk baki daya da malamai da waɗanda ba malamai ba da ɗaliban ilimi da waɗanda ba ɗaliban ilimi ba za su zo su ci duk abin da su kuma suka ji za su dauka to ya a masallacin juma'a suka ji ai a bakin liman suka ji ai da ba daidai bane da ba za a fada ba to duk yadda za a yi kokarin fahimtar da mutane sai su kasa fahimta to shi yasa ake neman lallai kam lallai ne wajibi ga duk wanda zai mike yayi jawabi ga al'ummar musulunci jawabin nan ko da siyasa ce zai mike ta musulunci ya magana akai lallai fa ya san wani abu na addinin musulunci domin musulmi ba ka raba rayuwarsa da addini addini kuma qur'ani da sunna ake samu to ko siyasan musulunci mutum zai mike zai yi lacca zai yi jawabi ba zai kawo alqur'ani ba ba zai kawo hadisi ba ashe lallai ya san karatun alqur'anin ayar da zai kawo ya kawo ta daidai hadisin da zai kawo ya kawo shi daidai wanda ya inganta ya fassara ayar daidai ya fassara hadisin daidai ashe lallai akwai bukatar duk wanda yake zai mike yayi jawabi a cikin jama'a lallai a samu ya samu waraka ko da yaya ce dangane da yadda zai iya gane hadisi waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba in ko ba haka da to duk hadisin da yasan zai magana akai ya je ya binciki malaman hadisi in sun tabbatar da ingancin shi ya hujja da shi in sun tabbatar bai inganta ba kar ya saki ya kawo shi ga jama'a domin kawo shi ga jama'a fitina ne Allah ya kiyaye malam ya ce to hatta yastamiru ala naqa'in wa safa wannan ainihin wato tarbiya da addinin musulunci ya tsara kullun ku je ku haɗu ku yi sallar jam'i biyar sannan duk mako ku haɗu anguwanni ku yi sallar juma'a Allah ya yi haka ne don al'ummar musulunci su ci gaba a cikin wannan tsari na ainihin wato tafiya akan tsafta da kuma gyaruwa ya zama babu wani abu na rikici da zai shigo a tsakaninsu tunda suna haduwa a wurin ibada murtabatun qulubuhum ba'dihim bi ba'd zukatansu suna daure da junansu wannan yana kauna wannan wannan yana kauna wannan thumma ja'ala lahum yawman fi kulli amin sannan sai Allah ya sanya kwanaki biyu kuma a kowace shekara yini guda biyu yanzuruna fihi ma masalihuhum al'amma wanda yake ainihin wato musulmi za su dubi al'amuran su waɗanda suke da muhimmanci na gaba daya wa marafiqahum almushtarika da kuma abubuwan da suke tarayya waɗanda suke tare da su kuma suke tarayya akan su wa yu'akkiduna fihi ma asbabal mawadda sa'annan kuma su tsananta su ba da muhimmanci a waɗannan ranaku guda biyu game da duk dalilan da za su kawo kauna wal mahabba da soyayya a tsakanin su wato waɗannan ranaku ranakun idi kenan kamar da baka zo ka ji karamar sallah da babbar sallah sai aka shar'anta kuma to a shekara kuma ane ana haduwa a hadu da wancan ainihin sashi na anguwanni da wannan sashi na anguwanni a hadu a filin idi a can wajen gari limami guda ya mike khutuba khutubar da za ta yi kokarin bayyana abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umma abubuwan da za su sanya soyayya da kauna faja'ala fihim idul fitri sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu idul fitri wato sallah karama wani ya ce wai dan me ake cewa sallah karama sallah babba wai ai fadan haka bid'a ne to kun ga irin mutanen da ake ta fada da su falsafa kenan ku kun ga mandiki ne yawa a kan shi in ba haka ba mandiki wannan ai mandiki kenan da hausa ce ba haushe yayi wai ba haushe dan ya bambance ne hidimomin da ake a cikin karamar sallah ba su kai babba ba kuma haka sai ce karamar sallah babba kuma hidimomi da yawa sai ce babbar sallah bambancewa ne kawai ko to babu ne shi akan haka saboda haka dan an ce idul fitri karamar sallah idul adha an ce babbar sallah babu ne shi ba haushe hausa ya fassara kuma wannan hausa babu kuskure a cikin ta sai dai duk sanda da amma mantiki shi yasa aka ce mantiki din nan haramun ne saboda shi mantiki ba abin da yake kawo sai bala'i hausa ya hausa kuna hausa ka ga yawa mutum magana da hausa in ya sa mantiki sai juya sai ce auto kaza kenan sai ka ce a ai dai ka gane abin da nake nufi sai ce a kaza kace mantiki kawai yake son yayi maka a hausa ma sai ka samu ana rikici irin wannan kuna magana da mutum ya ce kaza ka ce kaza shikenan da zarar ka faɗi wannan kalma sai ya juye ta sai ya bata wata ma'ana sai ya ce to ai kaza kenan sai ka ce a ai dai ka dai fahimci a zai ce a ba wani fahimta kaza dai kace to kaga duk irin wannan mantiki kenan saboda haka sai Allah ya sanya karamar sallah allazi yaqbul ibada ar-ramadaniyya wadda take ita wannan karamar sallah tana biyo bayan ibadar da mutum yake a cikin watan azumi a kasa malam ya sake cewa wa qad katabtu ma'a akhi al-ustadh Salim al-Hilali kitaban fi ahkam as-siyam fi Ramadan yace da ni da dan uwana ustadh Salim al-Hilali mun rubuta littafi game da hukunce-hukuncen azumi a wato yin azumi a cikin watan Ramadan ismuhu sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam, sunan wannan litafi siffa azumin annabi sallallahu alaihi wasallama, nashr al-maktabati al-islamiyya, yace ka duba bugun al-maktabati al-islamiyya. Na daga cikin hikimar da yasa wannan malami yace ka duba bugun al-maktabati al-islamiyya, saboda litafin yana da ainihin wato bugu biyu, bugu biyun nan kuma duk al-maktabati al-islamiyya ce ta yi su. Amma akwai sabon bugu wanda al-maktabati al-islamiyya din ta yi, wanda wannan sabon bugun da suka yi sun yi gyare-gyare masu matukar muhimmanci a ciki. Yana daga cikin waɗannan gyare-gyare har da ainihin wato wajen takhrijin hadisai. A bugun farko na wannan littafi sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka ce hadisi kaza, sai suke duba littafin silsilatu sahiha ta Albani, ko duba littafin ainihin sahihul jami'i sabir na Albani, ko makamantan haka. To wannan a ka'ida ta takhrijin hadisi ta ilimi kuskure ce. A ka'ida takhrijin hadisi na ilimi, in ka ruwaito hadisi cikin Abu Dawuda, to inda so sai ka ce wannan hadisi a cikin Abu Dawuda yake, ko cikin Tirmidhi, ko Nasa'i, ko wani littafi. To in akwai wani littafi da ya ƙarin bayani dangane da inganci ko rashin ingancin hadisin, sa'annan sai ka ce to a duba kuma wannan littafi. Saboda haka da suka gane wannan kuskuren, sai suka dawo sai suka gyara littafin, suka ainihin fitar da waɗannan hadisai, sai suke Ahmad, Abu Dawuda, Tirmidhi, misali su suka ruwaito hadisin, sai suke sahihi ne, sai suke duba littafin silsilar sahiha, ko kuma duba littafin sahihul jami'i sabir. Na daga cikin wuraren da suka gyare-gyare shi ne, a da can a bugun farko na wannan littafi sun tabbatar da cewa a itikafi za a iya yin shi a ainihin masallacin juma'a, saboda asarin saidatu na Aisha. Amma a wannan sabon bugu da suka gane, ga hadisin annabi ya tabbatar da itikafi sai a masallacin Ka'aba, ko masallacin Madina na annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko a masallacin Baitul Maqdisi, sai suka ainihin cire wannan matsalar gaba daya, suka kawo cewa itikafi lallai dai sai a masallaci, saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi, kar ku sadu da matayenku kuna ainihin itikafi a masallatai. Sai suka ce itikafi a masallatai da Allah ya ce a wannan aya, mas'alar ba sace take ba babu kaidi. Hadisin annabi ya zo sahihi, wanda ya bayani akan cewa itikafi sai a masallatai uku. Suka kawo, suka faɗi malaman da suka fitar da hadisin kamar su Ibnu Abi Shayba da makamantansu, sannan sai suka ainihin wato nuna maka kuma littafin da zaka je ka duba don ka samu ƙarin bayani akan ingancin wannan hadisi. Wannan misalin abin da yasa na tsaya na faɗaɗa bayani akan shi, saboda muhimmancin shi, domin da dama bugun da ke hannun mutane shi ne sifatu sawmin nabi, tsohon bugun wanda yake da waɗancan matsaloli. To su dai su Ali Hassan, Ali Abdulhamid, sun ainihin wato yi sabon bugu na wannan littafi, kuma suka ce wannan sabon bugun ya share wancan wanda yake ainihin a hannun jama'a. Shi yasa yanzu ya rage maka sai ka je ka binciki ina za ka samu ainihin wannan sabon bugun. In baka samu ba, in yaso sai ka zo sai in fito maka da shi, sai ka samu sai kai photo start din shi. Sun ainihin kawata shi da takhriji na ilimi da kuma ƙarin bayanai kamar da kaji. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Suka ce faliraja, a koma a karanta wancan ainihin wato littafi na sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wa sallama. To wannan Idul Fitri karamar sallah da Allah ya sa, sai ya sanya ta ta zama ainihin wato ibada ce wanda yake za a yi ta da zaran an gama ibada ta azumi. Sa'annan malam ya ci gaba da cewa wa anfusuhum idzaka musaffa, a wannan lokaci da za su yi karamar sallah zukatansu suna tsarkake, saboda sun sha tsawon wata guda suna azumi suna bautawa Allah. Khalisatun ila al-fadila wa amal al-khair, zukatan kuma suna ainihin wato tsaftace, suna masu tafiya zuwa ga falala da kuma ainihin wato aiki na alkhairi. Wa ja'ala fihim aidan Eid al-Adha, sa'annan kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya musu Eid al-Adha, wato babbar sallah, wato sallar layya. Haythu yakunu al-ibadu hina idhin fi haramillahi al-amin, a yayin da wannan babbar sallah za ta samu bayan Allah a cikin haramin Allah amintacce a kasar Makka, suna can wurin aikin hajji kenan. Wa fi zalika al-balad at-tayyib, a kuma cikin wannan gari mai tsarki, alladhi ba'atha minhu nurun nubuwa, wanda yake hasken annabci ya taso daga wannan kasa. Wa bazarat fi janabatihi shamsu sa'adati al-amma, sa'annan kuma rana, hasken rana na arzikin kowa da kowa ya kullo daga wannan kasa ta Makka. Wa hum idzaka al-ibadu al-mukhlisuna alladhina la yabghuna amalan siwa ma yuqarribu ila Allah azza wa jalla, a wannan hali da suke a kasar Makka, Allah madaukakin sarki yasa zukatansu suna da tsarki bayan Allah ne waɗanda ba sa neman wani aiki sai aikin da zai kusatar da su zuwa ga Allah mai buwaya da daukaka. Wala yad'una anhu iwala, ba sa neman kaucewa daga wani ainihin abu wanda yake ba ibadar Allah ba. Malam ya ce wanzur kitaba a ayadul Islam, ka duba littafin da ke da suna a ayadul Islam li Sheikh Suleiman Ali Al-Ja'bari, shafi na 3 zuwa na 4, matba'atul Manar, sanata 50,300 hijriya, wato littafin da aka buga hijira na da 1350 daidai, za ka samu karin bayani akan haka. To wannan ainihin wato in muka duba da kyau, mala ya biyo mana tartibi ne don ya mana shimfiɗa akan abin da zai nuna magana akai, shi ne sallar Idi. Wato kamar yadda ya faɗa da farko, Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi sai ya sa ku mutanen anguwa wajibi ku rinka haɗuwa a yi ne so biyar kuna yin salloli biyar, sannan mutanen anguwanni mabambanta su rinka haɗuwa ranar juma'a suna yin sallar juma'a a haɗe, sa'annan kuma anguwa da anguwanni su haɗu na gari baki ɗaya a haɗu a filin gari, a je a kuma yi sallah ta Idi a shekara su biyu, ƙaramin sallah da babbar sallah. To wannan haɗuwar kuma in ka tattara ta za a ce ta yanki guda ce, ko ta ƙasa guda ko ta gari guda. To daga ƙasa zuwa ƙasa kuma sai Allah madaukakin sarki ya tattara su su rinka zuwa domin aikin haji a inda za su haɗu, kuma a ƙarƙashin limancin limami guda a lokacin ainihin hawan Arafa, suna ainihin wato masu ibada a wuri ɗaya, sai zama al'ummar musulunci gaba ɗaya suna ainihin samun haɗin kai, suna samun gudanar da sani da ainihin wato ma'arifa da gane tsakanin junansu. Dama Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya farlanta musu aikin hajji ne li yashhadu manafi'a lahum, dan su halarci, dan su samu wasu amfani, kasuwanci ne za kai, ibada ce, zumunci ne za ku sadar, ku san juna ne, ka san mutanen ƙasa kaza ya suke ciki, mutanen gari kaza ya suke ciki, akwai dai ilmomi da kuma alkhairai masu yawa dangane da gudanar da aikin hajji. Malam ya ce لهذا كله saboda wannan dogon bayanai da ne baki daya, ra'aitu an aktuba risalatan mufrada, sai na ga dacewa in rubuta littafi karami takaitacce a ware fi idil fitr wa idil adha, game da karamar sallah da kuma ainihin babbar sallah, kuma ya ta'allaqu biha min ahkamin, da kuma abubuwan da ke da alaka da su na hukunce hukunce, wa zalika birragmi mimma alamma bil muslimina min balaya wa razaya. Yace wannan kuwa rubutu da zan yi dangane da sallar Idi, ina yin shi ina mai sanada abin takaici wanda ainihin ya samu musulmi na bala'o'i da kuma kaskanci wa haza'in da kuma cinsu da yaƙi da ake ta yi a garuruwa wa masa'ib da kuma masifofi da suke samunsu. Ma'ana karka ɗauka cewa to menene hikima akan ainihin a tsaya a rubutu akan sallar Idi, ga bala'o'i da ke samun musulmi a tsaya a rubuce-rubuce akan wannan. Ya ce ina sane da wannan, amma kuma na ga dacewa a tsaya a rubutu akan wannan. Wa ma zalika illa bi sababi bu'dihim anin naba'i safi, ya ce ba wani abu ne ya kawo musulmin duniya suka fada cikin bala'o'i da musiba kuma ake ta cin su yaƙi ba, sai dan ainihin nisa da suka daga maɓuɓɓuga wadda take gyararriya, wal manhajir rashid, da kuma tafarki wanda yake shiryayye, alladhi bayyanahu Allah subhanahu fi kitabihi, wanda Allah madaukaki ne tsarki ya bayyana a cikin littafin shi, wa waddahu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi siratihi wa sunnatihi, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a cikin ainihin wato tarihin shi da kuma sunnar shi. Wato duk waɗannan masibu da suke samun musulmi a duniya, in ka dauke jarabawa da Allah ya kaddara cewa dama zai jarabci musulmi kafin su kai ga nasara, to za ka ga kuma cewa na daga cikin dalilan da ya haddasa waɗannan musibu shine nisantar da yawancin musulmi suka yi wa Alkur'ani da Sunna sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama, wanda nan ne maɓuɓɓugar addini lafiyayya, sai suka koma lalube-lalube. Shi yasa sai ka samu nan ana yakin kabilanci, nan ana yakin siyasa, nan yakin tattali, nan yaki akan addini, duk ba wani abu ya haddasa da haka ba, sai dan wasu musulmi da suka kauce wa ainihin tafarkin Allah. To anan ƙasa malam ya tsawaita bayanai ƙwarai da gaske dangane da kawo littattafai waɗanda malamai suka ainihin rubuta dangane da bayanai akan sallar Idi. Waɗannan ainihin bayanai suna da matuƙar muhimmanci, amma a taƙaice Malam ya kawo wasu da dama daga cikin tafsiri waɗanda malamai suka rubuta tun farkon musulunci har zuwa wannan zamani. Daga ƙarshe sai ya ce amma in ban da littafin a Ayadul Islam din can wanda muka yi ishara a baya, yace babu wani littafi da ya sani daga cikin su wanda yake an buga shi, duk sauran suna nan a rubutun hannun su ne. Yace to sa'an nan sai kuma littafin da ke da suna Salatul Eidaini fil Musalla hiya Sunna, sallar Idi karama da babba a filin Idi to shine sunna. Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi wanda yace to waɗannan tafai su kadai ya sani waɗanda an buga su, bugun inji suna ainihin yawo a cikin jama'a. Ma'ana yin sallar Idi karama ko babba a filin Idi ba a masallacin Juma'a ba, to haka ainihin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta shar'anta. To bayan da malamin ya gama wannan bayani sai ya ce لكن معرفة الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لا يوفقها أمر لا يوقفها أمر يتي سيريكم السلم وتهكنشهكنشن الشريعة المسلمتي بمسألة لي وطن لسك نفكه لا يوقفها أمر وتبع الأمرين وانديك وتميسوك إيمان دنان أتي أن يغانو شبا wala yu'saru fiha shay'un, sa'annan kuma ba wani abu ne wanda yake ainihin wato za a iya cewa nan da nan za a iya dauko shi ba. Bal hiya tahussul muslimina 'ala al-'ilm wal-'amal, sai dai wannan aiki wato dangane da sanin hukuncin musulunci aiki ne wanda ke kwadaitar da musulmi akan neman ilimi wal-'amal da kuma ainihin wato aiki da ilimin wa nashrul khairi wad-da'wa da kuma yada ainihin alkhairi da kuma kira zuwa ga musulunci din ila Allah tabaraka wa ta'ala, wato a kirayi musulmi zuwa ga Allah mai albarka da daukaka. Wato rubutu dangane da hukuncin musulunci ko kuma mas'aloli na fiqh ba al'amari ne wanda yake da sauki ba nan da nan kawai kace a bari ka je ka kwafo nan ka kwafo nan, abu ne yake bukatar ka tsaya kai karatu sannan kai aiki da karatun kuma ka yada karatun, to sai kaga an kai ga manufa ta addinin musulunci kyakkyawan manufa. Ba irin waɗannan rubuce-rubuce da ake ba kawai mutum ya ɗauki alƙalami da takarda daga cewa tun da yana da littafai cike da library ko cike da ɗaki bari kawai ya takwafowa wane ya ce wane ya ce wane ya ce, amma bai san ƙa'idojin ya iya tacewa menene daidai daga wane ya ce wane ya ce ba. Sai ya zama in ana da mas'aloli da ake rikici a kansu guda biyu, a cikin biyun nan sai ya haddasar da rikici fiye da biyar a kansu, kaga bai kawo alkhairi ga musulunci ba sai sharri. Allah ya shigar da mu. Sai ce wa asartu fi ma katabtu taysira wal ikhtisar, kuma abinda zan rubutu akai din nan game da sallar Idi to na zaba ainihin wato at-taysir, zan yi bayanai masu saukin fahimta, wal ikhtisar kuma a takaice, likai takuna risalatu sahlatal faham, domin wannan littafi na karami ya zama mai saukin fahimta, sari'atul qira'a kuma ya zama za a iya karance shi da sauri, wasiyatan bil matlubi kuma ya zama yana cike da abinda ake nema, mu'addiyatan lil marghub kuma ya zama ya biya buƙatar da ake kwadayi akan shi, wa harastu ala irad asah al aqwal fi al mas'ala kuma nayi kwadayi in yi taka tsantsan kawo abin da yake shine yafi inganci daga cikin zantutukan malamai akan wata mas'ala guda, mubta'idan an al khilaf al madhhab nayi kokarin nisanta yawan sabani na mazhaba, mu'aqqidan al qawl ina mai kokarin tabbatar da maganar da take ar-rajih bi dalilihi, maganar da take ita ce tabbatacciya sai in kokarin tabbatar da ita da dalilinta in kauce wa yawan sabani, fa in asabtu yace in yawan na dace akan abin da na rubutu fa bi tawfiqillahi ta'ala to wannan dacewar Allah ce ta kai mu ga dacewa, wa in akhta'tu in kuma yawan na yi kuskure fa minallahi al-maghfiratu war-rahma to dama dai gafara da rahma a wurin Allah suke, don haka ina fatan Allah ya gafarta min kuma Allah ya min rahma, wa akhiran daga ƙarshe fa innani as'alu Allah an yuwaffiqani ila ikhlasin niyyati fi hadha al-amal, ina roƙon Allah ya sa in tsarkake niyya wajen yin wannan aiki, wa an ya'umma al-muslimina bi nafsihi kuma ina roƙon Allah ya sa wannan rubutu da zan yi ya game dukkan musulmi wajen amfanarwa, innahu sami'un mujib Allah mai ji ne kuma Allah mai amsawa ne, don haka ya Allah kamar yadda ka ji kuma Allah ka amsa, wa kataba Abu al-Haris baban Haris shi ne ya rubuta wannan shimfiɗa kuma shi ya rubuta littafin, Ali ibn Hasan ibn Ali, Ali dan Hasan dan Ali cikakken sunan nashi shine Ali Hasan Ali Abdul Hamid, wato yakan sa sunaye uku ne da sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan kakan shi da sunan baban kakan shi, Ali Hasan Ali Abdulhamid Al-Asari Al-Halbi, mutumin kasar Sham ne. Bayan da ya gama wannan shimfiɗa sai ya ce al-mas'alatul ula, mas'ala ta farko, al-idu, bayani akan shi kanshi idi da ake cewa. Kalmar idi din daga ina ta samo asali a larabci, kuma menene ma'anarta a cikin shari'ar musulunci? Domin wannan na daga abin da ke taimaka maka wajen fahimtar abin da ake kokarin tabbatar da kai. Kai yanzu ana kokarin fahimtar da kai ne ma'anar idi a shari'ar musulunci, amma sai a yi kokarin nuna maka asalin kalmar idi din, to a larabci daga ina ne ta samo asali, domin wannan ya taimake ka wajen fahimtar ainihin wato manufar. Misali, larabawa ko malaman larabci, malaman ilimi na ishtiqaq, suka ce kalmar alqaruratu, kwalba, ta samo asali ne daga qarar, tabbata ko matabbata. To yanzu sanin asalin inda kalmar ta samo asali zai taimake ka akan gane hakikanin me ake nufi da kwalba. In ya zan ka zuba ruwa ko mai a cikin kwalba sai ya zube, to kaga bai tabbata a ce mata karura ba kenan, domin bata aikinta na istiqrar, bata tabbatar da abin da aka zuba a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan abubuwa dai abubuwa ne waɗanda yake na ilimi ne ake, ba abu ne ake na kunne ya girma kaka ba. Irin yadda zaka ji mutane suna cewa an ce wa masumiyal insanu insan illa min siyamihi, to kaga wannan wata magana ce da ake faɗi ko ta zan surkulla ko kuma ta zan ba ta da asali. Abu ne wanda yake ilimi ne mai zaman kanshi, ilimi na ishtiqaq, ya ake ainihin wato gane kalma kaza ga inda ta fito, kalma kaza ga inda ta fito, domin gane wannan na taimakon ka wajen kai fassara ta gari. Misali, yanzu kalmar idi din nan idan ta koma idi guda biyu sai ta zama al-idani, to kalmar udu ice ko tsinke, jam'inta ita kuma haka yake zama, ud tsinke ko ice, yanzu aka yi jam'i sai ka ce al-idani. Yana cikin sahihul bukhari, imamul bukhari yace babin da ke bayani akan ikhrajul idaini min al-masjidi, to fitar da idi biyu daga masallaci, kaga ba idi biyu yake nufi ba, al-idani anan jam'u ud, tsinkaye da datti in ka gani a cikin masallaci. To kaga ashe fahimtar wannan kalmar ta'udu daga ina ta samo asali, to kalmar al'idu daga ina ta samo asali zai taimake ka idan kalmar ta rikide ta koma jam'i a can, can kuma ta koma ainihin wato musanna, sai ka gane kowace. Malam yace al'idu menene idi, sai ce huwa kullu yawmin fihi jam, duk wani yini da ake taro a cikin shi to sai ake idi. واشتقاقه من عاد يعود, ان تصابو كلمه ne daga ada yaudu, ya dawo, yana dawowa, ka annahum adu ilayhi, kamar mutane suna dawowa ga shi idi din ne, dan haka ake ce mishi idi. Ma'ana duk shekara sai mutane sun dawo sun maimaita wannan rana, sun yi shagulgula, sai a ce idi ya dawo kenan. Waqila, wasu kuma suka ce ishtiqaquhu min al-adati, an tsago kalmar idi ne daga al'ada, sabo ko sabawa, li'annahu mu'taduhu, saboda su mutane sun saba da shi idin, to shikenan sai aka samo shi daga al'ada, abin da suka saba. Wal jam'u, jam'in shi a ayad, iduka, wa yuqalu, akan ce ayyadal muslimuna, musulmi sun yi idi, shahidu idahum, wato in sun halarci idin su. Qala ibn al-Arabi, wani babban malami wanda ke malamin hadisi ne kuma daga cikin malaman lughal arabiya, mai suna al-imamu ibn al-arabi, yace sumiyal idu idan, idi an kiraye shi idi ne li'annahu ya'udu kulla sanatin bi far'in wa abdi far'in mujaddadin, saboda kowace shekara shi idin yana komowa cikin farin ciki da kuma sabunta ainihin wato farin ciki din. Yace ka duba littafin lisanul arab mujalladi na 3 shafi na 319. Qala al-allamatu ibnu abidin, babban malami ibnu abidin kuma yace sumiyal idu bi hadha al-ismi, an kiraye idi ne da wannan suna, li'anna lillahi ta'ala fihi awa'id al-ihsan, saboda Allah yana da nau'o'i na kyautatawa a cikin wannan yini masu yawa, ay anwa' al-ihsani al-a'ida ala ibadihi fi kulli sana, wato Allah yana da kyautatawa iri-iri waɗanda suke kai da komowa a kowace shekara, don haka ake kira idi-idi. Min ha daga cikin ayyukan alkhairi al-fitr ba'da al-man'i an at-ta'am, cin abinci a wannan yini bayan tsawon wata guda an hana ka cin abinci, to ka gana daga cikin alherin da ke komo maka a duk shekara. Wa sadaqatul fitr, da kuma ainihin sadakar fiddakai, zakkar komo. Wa itimamul hajji bi tawafi ziyara, da kuma ainihin wato cika hajji ta hanyar ainihin yin tawafi na ainihin wato ziyara, wato ranar sallah. In kana aikin hajji, zaka ainihin cika aikin hajjin ka ta hanyar zuwa kai tawafi a wannan rana. Wal humul adahi, da kuma gabatar da naman layya, wa ghairu zalika, da waɗansu abubuwan daban. Wa li anna al adata fihi al far'u wa surur, kuma don yana daga cikin al'adar wannan ainihin wato yini na idi, na daga cikin su shine farin ciki da ainihin wato annashwa wan nashat, da kuma nashadi holewa, wal hubur, da kuma ainihin wato samun ni'imomi iri-iri. Wannan duk ya kawo ne akan ita kalmar idin, tukuna ka san daga ina ta faro, don ka san cewa aikin da gaske ake. In ya zama kalmar idi sai da aka koma wurin waɗanda suke malamai ne ƙwararru a larabci, aka ɗibo asalinta, kai ka san ashe hukunce-hukuncen da za a gina maka, ba ce maka za a yi ƙala maliku ƙala shafi'i ba, ce maka za a yi ƙala allahu ƙala rasuluhu, domin su ma za a koma asalinsu ne. In ya zama kalma ma sai da aka koma asalinta, to hukunce-hukuncen ka san koma za a yi ga asalinsu. A ƙarƙashin wannan bayani da ya sai ya ce ai as-surur wa ni'ima, wato kalma al-hubur, ranar sallah akan samu farin ciki da kuma ni'ima. Wanzur Hashiyat ibn Abidin, yace ka duba littafin Ibn Abidina mai suna Hashiyat ibn Abidina, mujalladi na biyu, shafi na 165. To anan malam ya yi ainihin nasiha dangane da ka'ida ta idi da kuma bukunkunan shekara da abubuwa da waɗanda mutane suke. Yace wa alam akhil muslim, ya kai dan uwana musulmi ka sani, waffaqana Allah wa iyyaka li ta'atihi, inna mana addu'ar Allah ya datar da ni da kai wajen yin mishi ta'a. Kasancewa annal a'yad allati shara'aha Allah li'ibadihi ma'luma, idi da wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayin shi to sananno ne, ma'ana bukunkuna na shekara da Allah ya shar'anta wa bayin shi musulmi to sananno ne. Wa hiya mawdu'u hadha alkitab alladhi bayna yadayka, akan su wannan littafi dake gabanka yake magana, su ne idin karamar sallah da idin babbar sallah, su kadai aka sani wanda yake bikin shekara na musulunci, karamar sallah da babbar sallah. Don haka akwai abubuwa da dama waɗanda yake shari'ar musulunci ta kuntaka su a shekara, amma a wannan yinin ta yi sassauci a kai. Yara ne, mata ne, samari ne, masu ƴan wasanni ne, waɗanda suke na tsalle-tsalle da makarantansu, shari'ar musulunci duk ta yi musu sassauci a wannan rana, domin shari'ar musulunci duk ta rugurguje duk wani bikin shekara na samun ƴanci, ko na bikin haihuwar wane, ko na kaza. Shari'ar musulunci ba ta yarda da waɗannan ba, don haka sai ta ba da guda biyu. To biyun nan sai aka yalwata wa musulmi su yi ainihin harkokinsu na sukunin holewa, su kadai sun isa, bayan haka kuma sai a koma rayuwa yadda aka saba. Sai ya ce amma fi hadhil azman, amma a cikin waɗannan zamunan namu, fa innal a'yad la takadu tahsur ko tahsaru, yace a idduka bukunkuna, to da kyar ma su kirgu, fi kulli baladin, a kowane gari min biladul islam, daga cikin garuruwan musulunci, fadlan an ghairiha, balle fa garuruwan da suke da na musulunci ba. Garuruwan musulunci ma an kirkiro wasu abubuwa na bukunkunan shekara, na bukunkunan kaza, na bukunkunan kaza, to balle garuruwan da suke da ma ba na ainihin wato musulunci bane. Yace fataral a ayada, sai kaga a kasashen musulmi ainihin wato ana yin idduka bukunkunan shekara iri-iri. Tuqamu lil qibar, akwai wanda yake ana zuwa ne wa hubbara, hubbara duk shekara za a ce za a tafi hubbaran shehu wane, ko za a tafi waliyai, kaburbukan waliyai kaza, wal qubur, ko makabartun kaza, wal abriha, ko kuma ainihin wato a tafi wasu makwantai waɗanda suke wato na wasu muhimman mutane, wal ashkhas, ko kuma a rinka bukunkunan ainihin wato ranar haihuwar annabi kaza, ranar haihuwar wane malami wane kaza, shehi kaza, sidi kaza, sayyidi kaza, wal bilad, da kuma ainihin bukunkuna na samun yancin gari kaza, samun bukin shekara, duk waɗannan abubuwa malai yace wa ghairu zalika min a ayadi, da ma wasu bukunkuna dai daban, lam ya azan bi Allahu, Allah bai bada izinin su ba. Shi yasa a musulunci ko bikin shekara ta shigan musulunci babu happy new year, ba ma na kafirai ba, dama na kafirai ma bata taso ba tukuna. na musulunci ma babu, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Yace hatta innahu warada fi ba'd al-ihsa'at anna li muslimi Hind, har sai da wata kididdiga ma ta nuna cewa musulmin kasar Hindu, India kenan, suna da ainihin wato idan fi kulli amin, suna da ainihin wato arba'a wa arba'ina wa alif idan fi kulli sana, suna da biki 144 kowace shekara musulmin kasar India kai. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي هدوغ وتنظ الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ديدة دري هدود قوم شاترا وان ديدة أشرين غوتا مارش 1999 بمقشة بمنا بياني دنغن دا الأمر اندسكشا في أحكام العيدين في السنة المطهرة حكم تحكم تن سلر إيدي كرما دا ببا أما أكاركشن سنر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم بيس أركي waɗanda a ƙarƙashin haka har bayani zai biyo baya dangane da layya, shi ma duk baki ɗaya a ƙarƙashin sunna mai tsarki. Cewa a ƙarƙashin sunna mai tsarki, wannan ya nuna fa ba za a yi bayani ne a ƙarƙashin wata mazhaba ƙwaya ɗaya ko a ƙarƙashin wata fatawa ƙwaya ɗaya ba. Duk abin da ya daidai da sunna insha Allahu shi za a faɗa. Abin da ya rage, ka yi haƙuri, san zuciyarka ka danne shi, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai da san zuciyarka. Abinda ake so ka yi haƙuri, fiqhun da ka karanta in kaji ya saba wa fiqhun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka yi haƙuri, fiqhun manzon Allah shine fiqhu. In ba haka ba kuwa, to kai kana daga cikin fatatu, tabbas babu shakka akan haka. Kuma cewa a ƙarƙashin sunna mai tsarki ya hukunta, babu mamaki ka ji wata fatawa wadda yake kai ka santa a fiqhu ko a fatawar garinku ko a karatun garinku, kaji an rushe ta baki ɗaya saboda bata samu asali a cikin sunna mai tsarki ba. Don haka fa'idar wannan ƙaidin kenan cewa ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara, da mun ce ahkamul idaini kai muka yi shiru, to babu laifi duk wata tarkatarka da ka sani za a iya gyara maka ita ta zama ta yi daidai da abin da kake so. Amma aka ce fi sunnatil mutahhara, to ƙaidi ne wannan, lallai sai abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda take mai tsarki. Muka ce muna gabatar da waɗannan bayanai ne a ƙarƙashin wannan littafi na shi Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari. Mun ji bayanai dangane da asalin ita kalmar idi ɗin, daga ina ne ta samo asali. Bayan da muka ji waɗannan, ya kawo mana fassarori daga malamai. A ƙasa sai malamin ya ce, wa alam akhil muslim waffaqani Allah wa iyyaka li ta'atihi, ya kai ɗan uwana musulmi, Allah madaukakin sarki ya datar da ni da kai wajen yi mishi ta'a. Ka sani da cewa annal a'yad allati shara'aha Allah li'ibadihi ma'luma, idi wanda Allah ya shar'anta wa bayin shi sanannu ne. Wa hiya mawdu'u hadha alkitabi alladhi bayna yadayka, wannan idi wanda Allah ya shar'anta shine idin da wannan littafi dake gabanka zai magana akai. Amma fi hadhihi alazman, amma a cikin waɗannan zamunna, fa innal a'yad la takadu tahsuru tuhsaru fi kulli baladin min biladil islam, idudduka bukunkuna da ake gabatarwa ake yi a ƙasashe na ainihin musulmi a wannan zamani, to ba fa za su kirgu ba, fadlan an ghairiha, balle ma ƙasashen da ba ƙasashen musulmi ba, ƙasashen da ake cewa ma musulunci ake bi idudduka na bid'a da aka kago da na maguzanci da na tura mulkin mallaka da suka gadarwa da mutane, to ba sa kirguwa. Ko nan Najeriya tuna ranar hutu na bukunkuna guda nawa ake da su? To balle a ce ƙasashen da kuma dama ba addinin musulunci suke bi ba? A cikin addinin musulunci ranakun nan biyu su ne rak, babbar sallah da ƙaramar sallah, su ne ranakun haɗuwa na bikin al'umman musulmi gaba ɗaya. Bayan haka bikin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ko na wani shehi, ko na wani malami, ko na bikin samun ƴanci, ko bikin an yi kaza na alheri, ko bikin juyayin sharri kaza, duk baki ɗaya kakka bambance shi bid'a ne. Ya kamata kowa ya san wannan addinin musulunci, saboda akwai ƴan uwa ƴan boko waɗanda su wai suna son su gyara wasu abubuwa ne, su modernizing ɗinsu. Ku san cewa babu wani modification sai in kana da sunna fa, ba wani abu da zaka gyara shi ka zamanantar da shi sai in kana da dalili a sunna. saboda haka su suna son su ainihin wato kawo abubuwa waɗanda zai daidai da san ransu, don haka sai a ce to ai akwai happy new year wai na addinin musulunci, to amma wai su ba za su biki irin wanda addinin dariqa yake ba, sai a tare a ce wai za a yi tarihin annabi, ma'ana kun ci kare kenan, kun ci jaki kuma, sai a ce wai lokacin maulidi eh ba za a yi maulidi irin wannan ana ta la ilaha illallah ana tsalle ba, wai sai a zo ana tarihin annabi, wane ne yake muku ku yi wannan shagalin a wannan ranar? Manzo Allah bai san da tarihin shi ba, ko Abubakar Siddiq bai san da tarihin manzo Allah ba, me yasa da ranar ta kewayo bai tsaya yayi bikin wannan tarihin na annabi ba kawai din? Shi yasa wannan bid'a ne. Malaman ahlus sunna da kuke zuwa gidajen radio, gidajen talabijin lokacin maulidi kuna bayyana sunna, bid'a kuke a wannan lokacin, kuma kun yi maulidi ku tuba. Ya kamata kowa ya san wannan, ba abinda ake so a ji ya canza na daga rayuwarka dan wai wata rana ta kewayo ta haihuwa annabi, tare da cewa babu wani wanda ya tabbatar da ranar da aka haifi annabi a kirga kwanan wata, duk wanda ya faɗi wannan yayi ƙarya. Malaman hadisi suke da magana akan haka, suka ce babu wanda ya santa kamaiman ran da aka haifi annabi, sai da malamai suka yi zantuttuka guda 9 12 ga wata din nan da kuke cewa ƙarya kuke yi, ba ku da dalili a cikin sunna, da kuke cewa an haifi annabi Muhammad ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, ƙarya kuka yi wa Allah, kuka yi wa manzo Allah, sai kun tuba Allah zai karbe ku. Wannan bai zo a cikin sunna ba, a cikin hayaniya da bankaura ne ya zo. Ya tabbata an haifi annabi ranar Litinin, ya tabbata manzo Allah ya rasu ranar Litinin, amma Litinin nawa ga wata ya ai? Wasu malamai suka ce 9 ga wata, wasu suka ce 10 ga wata, wasu suka ce 12, wasu suka ce 14, wasu suka ce 17, wasu suka ce 18, wasu suka ce 19, wasu suka ce 21, wasu suka ce 23, maganganu guda 9 malamai suka yi, tunda duk abin kintace faɗi ne da ka babu nasi akai. To dan me za ku koma ko kuna cewa yau ana munna haihuwa fiye yan halitta 12 ga watan Rabiul Awwal, duk ku shan yau mutane jalin zobo da sauran abubuwa saboda Allah, duk bid'a ne waɗannan abubuwa, ku tuba wallahi, bid'a ne ba addinin musulunci bane, Allah ya kiyaye. To shine sai malam yake cewa fataral a'yada tuqamu lil qibabi wal quburi wal abrihati wal ashkhasi wal bilal, sai kaga ana ta bukunkunan idi ga wasu hubbare hubbare, a ce yau za a tafi ziyarar wali, yai za a tafi ziyarar hubbare, za a tafi tafa furannin kallo, da ainihin zuwa kusheyi, da ainihin zuwa bikin na haihuwar wasu mutane, da kuma bikin yancin kai ko makamantan haka, wa ghairi zalika min a'yadin lam ya'zan biha Allah, yace da ma wasu idduka daban da ake gabatarwa banda waɗannan da muka ambata, duk Allah bai bada izini akan su ba. Hatta innahu warada fi ba'd al-ihsa'at, har ma a wata kididdiga da aka yi dangane da kasar India, aka ce anna li muslimil hind, muslimin kasar Hind suna da ainihin 4 wa 40 wa 100 idan, suna da idi 144 fi kulli amin a kowace shekara. Dama a kasashen musulunci na duniya kakaf, al'ummar musulunci sun tabbatar da cewa babu kasar musulmi da ta kai kasar India, Pakistan da Bangladesh bid'a. Bid'a indai bid'a ce a cikin addini, to in kana ƙaryar bid'a in ka tafi kasar India sai kaga kai ka zama ma salafi a cikin su, kai kanka nan in ka je da bid'ar ka sai kaga kai kanka ka zama abin kyama. Allah ya shiryar da mu. Shine malai yace wanzur a ayadul islam, ka duba littafin a ayadul islam shafi na 8 bitafarruf, ya dauko wannan magana ne daga nan, ya dan ainihin wato canza bayanai kadan don a fahimci maganar tashi. Allah ya shiryar da mu. Bayan wannan sai malam yace al mas'alatu saliya, mas'ala ta biyu, rahmatullahi lil ummati al muhammadiyya bil idaini, kasancewa wannan karamar sallah da babbar sallah da annabi ya shar'anta, to rahama Allah ce, tausayi ne wanda Allah ya wa al umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda ada kowa yana da irin bukunkunan da ake jama'a, ko mu nan kun gana daga cikin bukunkunan da ake na cikar shekara, to malamai suna da hanyar damfara da suke a shekara din nan, akwai ƴan ƙarirai da ake yi, ƴan almajirai marasa aikin yi, akwai rubutun sha da ake yawo da shi a bokiti, duk hanyoyi ne jama'a na samun kuɗin shiga, wallahi ba hanyoyi ne na samun yadda za a shiga a wurin Allah ba. Malamai ƙarya suke wa Allah sai a rubuta takarda sai a sa a ƙarƙashin buzun malami, asubahin farko na fitowar sabuwar shekara sai malamin ya daga sai wai a ce wai gashi daga ina abin yake, wai daga wurin Allah yake, wai aka sa a ƙarƙashin buzun malami sai a karanta. To shikenan dama sun lura bana masu kuɗi waɗanda suka mallaki manya-manyan gidaje, masu manya-manyan tebura, ba su yi zakka ba, sai a ce to bana manya-manyan masu kuɗi din nan da suka mallaki manya-manyan gidaje su za a yi mutuwarsu, bana za a yi mutuwar masu kaza, bana za a yi mutuwar kaza, duk bala'o'in shekara sai a faɗa. To ina mafita? almajirai sun samu hanya goban gari ya waye duk sai kai ta ganin su da bokite da kokuna su kuma suna yawo gidajen matan aure da rubutu ko ce ta sha ta saka sadaka wallahi duk ba addinin musulunci bane addinin maguzanci ne baka da yadda zaka gyara shi ka tuba kawai in ya tabbata abin da kake manzon Allah bai yi ba kuma kane ne a cikin addini ka tuba kawai in ba haka ba wallahi ranar alkiyama sai kun yi ganga ganga kun tafi kun hangi manzon Allah sai mala'iku suna ture ku suna wartake ku ku tafi kamar yadda ake koran baran dabba in ragon ka na layya da kafiya din nan in ka zuba mishi dusa yana ci ka hangi wani rago kuma yazo yaya da gudu zaka tafi ka wartake shi me ya hada ka da shi to haka manzon Allah zai a rinka kora waɗannan al'umma yana cewa ku rabu da su al'umma ta ce za su taho wuri na mala'iku suna wartake su suna cewa a humul ladina baddalu wa ghayyaru ba'daka su suka canza suka kawo wani addini daban a bayan ka sai manzon Allah ya ce fasuhukan ainefa da su su tafi ni ma ba ni ba su in man ko anan duniya manzon Allah ya ce ba shi ba ka ka shiga uku balle dandalin kiyama da shi kadai Allah zai saurara shi yasa kai dan bid'a ka ji tsoran bid'a karama ce ko babba Allah ya kiyaye an Anas radiyallahu anhu qala Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية منظر الله يا إسوه سامو متانا مدينة سنة دقوانكي بيو أشيكرا ودن دسكي واسن شيكرا ودن نرى نقود قدا بيو غاشا تسمى لنجي هما يوم النيروز ويوم المهرجان يوم النيروز دا يوم المهرجان واتوسوني قوانكي بيو دا أكي بيشن صلى مالا يجي وانظر أون المعبود كدوبة لتافين أون المعبود شرحي نين سنن أبي داودا لأبي الطيب العظيم أبادي أتكلم مجلدين أكشا في مطريه إذا تمانين دبي أرزاق أرم باني دنغني دوتنا نقوانكي ودن دسكي بكين شكرا أجاهلية النبي يلسكيس سنة دوتنا نقوانكي فقال في النبي يتي قد قدمت عليكم حقيقة نائسو غريكو كومتانا مدينة ولكم يوماني تلعبون فيه ما في الجاهلية كنا دقوانكي ديو دكوكي واسا أزامن دكوكي ما غزنتي أجاهلية وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما الله يا سويا muku madadin wadancan kwanaki na maguzanci ga kwanaki wadanda shari'a ce Allah ya shar'anta muku yawman nahari ranar babbar sallah wa yawmal fitr da ranar karamar sallah to kaga manzon Allah sai da ya rushe wadancan nasu bai ce ai kwaskwarima ba sai aka rushe su tunda maguzanci ne sai ya ce Allah ya shar'anta ranar babbar sallah da ranar karamar sallah wannan hadisi ya nuna to su kenan kadai na bukunkunan shekara dan haka zaka ji hatta wasu abubuwa da shari'a ta kwaba akai a wannan ranar sai aka yi sassauci ayi saboda mutane su dan samu su sarara yara da mata da abubuwa a dan samu a dan huce a lokacin ina fatan mun gani wannan hadisi al-Sheikh Ali Hassan yace sahihun ingantacce ne akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujallad ya 3 shafi na 103 da shafi na 178 da shafi na 235 wa Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1134 wan Nasa'i da al-Imam an-Nasa'i a cikin mujalladi na 3 shafi na 179 wal Baghawi da ainihin al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharhu Sunna a cikin ainihin wato lamba hadisi na 1098 kaji wannan hadisi tabbataccen hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani babban malami mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kasar Masar al-Sheikh Ahmad ainihin wato Banna yayin sharhi akan wannan hadisi shine malam Ali Hassan ya dauko mana wannan sharhi yace qala al-Sheikh Ahmad Abdurrahman al-Banna al-Sheikh Ahmad Abdurrahman al-Banna ya ainihin wato yi bayani yayin sharhi dangane da wannan hadisi ba Hassan al-Banna da ka sani na ainihin ɗan ikhwan al-muslimu na ba wannan Ahmad Abdurrahman al-Banna yace ai li anna yawmayil fitr wan nahr bi tashri'i Allah ta'ala abinda yasa aka ce ranar babbar sallah da karamar sallah su suka fi saboda su Allah ne ya shar'anta su wa ikhtiyarihi li khalqihi kuma su Allah ya zaba wa halittar shi wa li annahuma yu'aqibani ada'a ruknayn azimayn min arkan al-islam kuma na daga cikin dalilan da yasa babbar sallah da karamar sallah suka samu daraja saboda waɗannan ranakun sallah guda biyu suna biyo bayan wasu ibadoji ne manya daga cikin ibadojin musulunci wahuma al-hajj shine yayin da mutum ya aikin haji aka hawo arafa to kashe gari sai a ce ainihin sallah wasiyam yayin da mutum ya share wata guda yana azumi in an gama wata gudan nan kashe gari kuma sai a ce sallah wasihi ma to a waɗannan ranaku guda biyu babba da karamar sallah yaghfirullahu lilhujjaji wassaimina Allah yana gafartawa ainihin wato masu aikin haji, Allah yana gafartawa kuma masu azumi. Masu aikin haji baki daya in Allah ya dube su in suka je hawan Arafa din nan, da zai tsididdige su a dai dan su yaga cewa ala taqdiri ba wanda ya cancanta a gafarta mai. Sai Allah ya ce ni ko na sha alwashin lallai sai na kunyata Iblis, domin shi kuma Iblis ya sha alwashin a wannan ranar sai ya rugurguza masa aikin hajjin su, saboda hawan Arafa din nan shine aikin hajji. Annabi ya ce alhajju Arafa, Arafa din nan ita ce hajji. To a wannan ranar Arafa Iblis zai rantsuwa da Allah, shi kuma sai ya lalata musu aikin hajji, Allah shi kuma ya sha alwashin sai ya gafarta musu. To mu ga waye yake da ƙarfi? Allah yake da ƙarfi. Saboda haka Iblis a wannan rana in Allah ya gafarta wa duk waɗanda suka halarci aikin hajji, sai Iblis sai tafi yana kuka. Manzo Allah yake ba a taba ganin ranar da Iblis ya shiga takaici da kaskanci irin wannan ranar ba, saboda ya sha alwashi kuma Allah ya kunyata shi akan alwashin da ya sha. Sannan azumi kuma ran da ainihin mutumin da ya azumi za a gafarta mishi. Ƙarshen azumin kuma sai a dubi adadin waɗanda aka gafartawa, sai a dube su sai a ainihin wato baki ɗayansu sai kuma a gafarta musu zunubansu gaba ɗaya. Gobe sai ku fita filin Idi duk gaba ɗayan wanda ya azumi babu zunubi tare da shi. Gobe sai ku fita filin Idi babbar sallah duk gaba ɗaya babu ainihin wanda yake da zunubi tare da shi. To kaga shari'ar Allah kenan. Dan haka wannan sallah babba ko sallah ƙarama, abinda ake so da kai da ke da ni da wance da wani kowa ya san cewa ibada ce. In ko mun san cewa ibada ce, ke yanzu dan menene za a yi rikici da ke dan ba a sai miki rigar sallah ba, ko ba a kawo miki ragon layya ba, ko ba a siyo miki naman kasuwa ba, ko ba a kawo miki kajin sallah ba, tunda kin san ibada za ki yi. Fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aisha ta ce mukan yi wata uku ba mu hura wuta a gidan shi ba. Urwatu ya ce gwaggwa me kuke ci? Ta ce dabino muke ci, mu sha bakin ruwa kuma mu kwanta. Kuma ka san gidan manzon Allah ya fi duk wani gida albarka da alheri. Har sai da kafirai suka aibanta manzon Allah akan haka cewa inda a ce gaskiya ne al'amarin nashi, sai za a ce kuma za a ganshi yana zuwa cefa ne kasuwa, yana zuwa cin kasuwa, yana yin kaza yana kaza. Sai Allah yake tabarakal ladzi in sha ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura. Albarka Allah tafi karfin abin da suke tunani. Inda Allah ya so sai Allah ya sanya maka gonaki da asar nayi sai ka je ka dibo cefa ne a wuri. Wa yaj'al laka qusura ya maka tafka tafkan gidaje, amma haka Allah ya tsara zaka rayu. Don haka wannan rayuwa da Allah ya zaba wa Annabi ita ce alheri. In Allah ya sa kuna da wadata, alhamdulillahi. Ba ku da wadata, alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahlin nari. Amma a ce ana bikin sallah, ke kuma kina gidanku, shin gidanku da kika je ko kin san cewa ba ki cikin budget din mahaifinki? Kannanki din nan da iyayenki su ne ya shirya zai saiwa atamfa, in shi yana da hali su zai yi wa ainihin ragon sallah, su zai yi wa cefanan sallah. Ke din nan da kika je yanzu kin zama musu ainihin wato wani bulugari ratayayye, ke baki da rigar sallah, ke kuma kin je kin kai musu labarin bakin ciki, su sun shirya za su ci sallah, za su yi kayan sallah, za su yi murna sallah, ke kin je kin kai labarin cewa ke ana tashin hankali a gidanku kaza kaza. Ma'ana a ce saboda Allah jama'a, yanzu duk in ka kewaye kotunan da ke kasar Hausa, shin babu wasu kabilu ne ainihin waɗanda ke tare da Hausawa da Fulani da makamantansu? Amma kotuna nawa ne kake ganin wasu kabilu sun cika su? Amma matan Hausa suna nan, wata akan gishiri aka yi rikici da ita ta tafi alkali ya kashe aure, wata akan ashana, wata akan zanin sallah. Alkalan kuma sai aka yi rashin sa'a, aktsaruhum fasiquna, mafi yawancin su fasikai ne. Abinda bai kai ya kawo ba sai a ce za a kashe aure akan haka. Wani ko ya kashe auren nan a ilmance, wani kuma ko ya kashe ainihin wato ya zan akan son zuciya. A ilmance shine mai wa ya karanta a wani wuri an ce in ba abinci a kashe aure, kaga a ilmance abin. Amma me ya kasa gane cewa wannan matsala mai rauni ce, hukunci akan ta, ko kuma son zuciya ne? Mai yuwa ma saboda fasiki ne shi, ko yana son wannan mata ne ya aure ta, ko yana son ya fasikanci da ita ne, ko dai ya biya mata wata bukata ta ta, sai kawai sai a ce an kashe aure ta ka kara babu abinci. To ku dai ji tsoron Allah. Manzo Allah da yace alƙalin duk da ya san gaskiya bai aiki da gaskiyar nan ba dan wuta ne, wanda kuma bai san gaskiya ba balle ya aiki da ita dan wuta ne, wannan alƙali ne zai je aljanna. Shine alƙalin da ya ainihin san gaskiya yayi aiki da gaskiya shine aka tabbatar da cewa manzon Allah ya hukunta cewa zai je aljanna shi yasa sai ku san wannan shi yasa malaman musulunci tarihin su ya nuna kyamar alƙalanci suke amma yanzu har al'amari ya kai sai ka kai cin hanci sai ka je kai fadanci sai ka je kai abubuwa na kaskanci a baka alƙalanci kai ka san akwai wani abu wanda yake biyo baya na saban Allah a ciki shi yasa zaka ga a da an aka samu malamin ahlus sunna ya zama alƙali ya fita lafiya to shine zaka ga a kan bin kirarin ane mishi sai a ce alqadi shar'i alƙali na shari'ar musulunci wato yayi alƙalanci ya fita lafiya kenan saboda matsala ce mai wahala al-imam abu hanifa akan ya karba alƙalanci yayi sanadin mutuwar shi aka kira shi a bashi alƙali yace baya so akai juyin duniya daga ƙarshe suka kama shi suka ci mutuncin shi suka saka shi a kurkuku ajalin shi kenan amma kai yanzu ya zama kudi kake kaiwa gora kake kaiwa rigar sallah kake kaiwa yalla bai dan a nada ka alƙali lalle kana neman akwai wata bukata ne akan haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine wannan malami ya ci gaba da bayani akan cewa wayanshuru rahmatahu ala jami'i khalqihi at-ta'iina a wannan rana karamar sallah da babbar sallah Allah yake yada rahmar shi ga dukkanin halittun shi waɗanda suka yi mishi biyayya amman nayruz wal maharajan amma ranar sallah ta jahiliya wanda suke kiranta nayruz da maharajan fa innahuma bi ikhtiyari hukama idhaka zaman masu hikimar wannan zamani ne kawai suka zabe su suka ainihin aje su sune bukunkunan shekara don Allah jama'a masu hikima ne suka zabi wannan kuma Allah ne ya zabar maka shin ka bi na Allah ka takaitu akai shi yafi maka ko kuwa kai ma ka sako taka hikima ko wani naka mai hikima kai ma ya zakulo maka kun ji duk inda matsalar take hallaka mutane lima fihi ma min i'tidal az-zaman wal hawa su wadannan masu hikima a lokacin sun zabi wadannan zamanna ne su zama lokutan bikin shekara saboda wannan yanayi na zamani yana da ainihin wato dadi akwai kuma iska mai sanyi wa nahwi zalika min al-mazaya az-za'ila dama dai wasu abubuwa wadanda suke na fifiko wadanda za su iya wucewa in iska ce mai sanyi ai za iya juyawa ta zama tsananin zafi idan wani dadin yanayi ne za iya juyawa ya zama rashin dadi to su sai suka dubi wadannan lokuta sai suka sa a rinka bikin shekara malam yace fal farqu bainal maziyatayn zahirun liman ta'ammala zalika bambanci tsakanin darajar sallar idi babba da sallar idi karama wanda musulunci yazo da su da kuma bambanci tsakanin nayruz da maharajan bambanci ne wanda yake asalari ga duk wanda ya tsaya ya lura domin wancan Allah ne ya shar'anta yayi alƙawarin gafara ga al'ummar shi a wannan rana wannan kuma shugabannin maguzawa ne suka shar'anta ba su da bayani ma akan gafara ko makamantan haka dai kawai dai akwai dadin yanayi da makamantan su to yanzu kai in ka dauko wata rana kuma ka aje ta zama maka ranar wani biki na shekara ma'ana kai ma ka bi irin wancan tunani kenan na maguzawan jahiliya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa ya jama'ar musulmi mu hakura da waɗannan ranakun biyu da Allah ya shar'anta mana idan waɗannan ranakun biyu suka zo duk wata holewa da bata saba ma shari'a ba to za shari'ar musulunci ta halattan mana ne a wannan lokacin kai ne wane ran nan da kullun kana cikuikuye cikin rawani da babban riga da abubuwa duk ba sukuni naka ce yau sallah sa ishara sa abubuwanka na ainihin annashuwa ka fito kai ta gudu da doki ne keken gudu ne zaka hau da an taba ka ce yau sallah yau biki ɗaya rana yau ana shakata ana walwalawa ku ban mu sakata muwala a fito da radio a kunna ana ji ga naman layya ana ci ana salati ana tabbarbari duk waɗannan ya halatta a nishadi bayan sallah ya wuce ka koma ka ci kuikuye rawanin ka zuba malamalin ɗinka sarauta sai Allah ya kai baɗi kuma ka cire Allah ya shiryar da mu mala yace ka duba littafin al-fatuhur rabbani sharhi ne na musulun na imamu ahmad a cikin mujalladi na 6 shafi na 119 Allah ya shiryar da mu al-mas'alatu salisa mas'ala ta uku al-izn bi sama'i dusti min al-juwayriyat shari'ar musulunci ta ba da izini akan a saurari buga dindifa daga yan mata masu buga dindifa su zo suna buga dindifa a ranar babbar sallah ko ranar karamar sallah shari'ar musulunci ta yi sassauci akan haka saboda wannan rana ita ce ranar sallah jama'a dalili akan haka an Aisha radiyallahu anha qalat wallahi da duk haka su Imam Malik suka rayu shi yasa hayyo kake jin shi Imam Malik duk su Imam al-Bukhari haka suka rayu da sun yi magana sai su ce daga wani manzon Allah ya ce sai da an zauna lafiya sai lokaci ya zo sai mutum ya ce babin kaza sai ya fara har ya kai karshe ba Allah ya ce annabi ya ce to shikenan duk daga nan ne rudani in wannan surutu ne kowa ya iya larabci sai je rubuta sai kaga walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. To tunda yanzan ba daga wurin Allah bane sai ka samu magana wani ya ce farallan alula ku da kaza bana kuma sai yace kaza sunnoni wani yace 30 wani yace 15 saboda me kowa ya neme da gurgurdan abin da ya fahimta amma inda za a ce in an zo alwala a kurkura baki saboda ya zo a cikin sunna manzo Allah yace kaza hadisi ya inganta shi ke sai ga duk an zauna lafiya matsalolin mu Aisha Allah ya kara mata yarda tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'afin ranar karamar sallah ko babbar sallah manzo Allah ya shigo gidana sai samu ƴan mata guda biyu ko bayi mata guda biyu suna rera waƙe waƙen da aka yi a ranar yaƙin bu'as ranar yaƙin bu'as bu'as din wani ainihin yanki ne na kabilar Aus to akwai fada da kabilar Aus da Khazraj waɗanda su ne Laraba mazauna Madina a wancan lokaci da suka yi wannan fada sakamakon fadan kuma sai waƙoƙi irin na zambo da makamantan haka sai suka biyo baya to waɗannan ƴan mata ka san ƴan mata suke rike waka sai suka rike wannan waka sai suka shigo gidan Aisha ranar sallah sai suka zauna suna rera ainihin wannan waka a cikin wata riwaya ne kamar yadda ainihin wato Bukhari da Muslim suka rawaito suna rera wannan waka kuma suna buga dindifa fataja ala firashi da manzon Allah ya shigo ya ga waɗannan ƴan mata suna rera wakar sai kai da kai ya bar su sai koma ya kwanta akan shimfida wa hawwala wajhahu sai juya fuskar shi ta fuskanci bango ya kai da kai ya rabu da su tunda sallah ne a bar su su ta buge bugen su wa dakhala abubakar ana nan sai ga mahaifina ya shigo sayyidina abubakar fantaharani sai daka mini tsawa wa qala yace mizmaratu shaytani inda nabi sallallahu alaihi wasallam kuma muryar shedan a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wata irin shigantaka ce a ce ga manzon Allah a kwance kuma ana yin ainihin wato kidan dindifa ana waka ƴan mata fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan da nan dama alfazazi me yace minal abi ahna wa minal ummi arhamu manzon Allah ya fi uwarka tausayinka alfazazi kenan manzon Allah ya fi ubanka kaunarka in gari ya waye babanka zai siyo maka biscuit zai siyo maka brodi zai siyo maka kwai za a soya kaza duk manzon Allah da yana da rai sai ka ci fiye da wannan aljanna aka leka da shi da ya hango sai kaisar fata zai tsunko maka wani dan itace sai aka janye aka ce a bar su sai sun yi aiki har aljanna da yaje bai manta ba sai da nufin ya toma da tsaraba babanka ko yana shiga aljannar ne Allah yake ranar kiyama yawma yafirru almar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi shikenan baban ka gudu yake mai baka manzo Allah ko ya shiga aljanna yana tuna da kai sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to manzo Allah kenan shine alfazazi ya watsa manzo Allah yace minal abi ahna manzo Allah ya fi ubanka tausasa maka wa minal ummi arhamu duk tausayin nan na uwa ko to manzo Allah ya fi ka jin ya fi uwarka jin tausayinka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji Abubakar ya daka masa tsawa wadannan ƴan mata kuma shi manzo Allah ya shigo ya gansa su ne ya kyale su nan da nan sai manzo Allah ya fuskanto fa qala sai yake da'ahuma ka rabu da su bana son haka ka kyale su falamma ghafala lokacin da manzo Allah ya kauda kai inji Aisha kenan ghamastuhuma sai ne musu ishara da ido sigina kenan sai ne musu da ido nan dan yi musu magana da jira haka fa kharaja ta sai suka tashi sai suka fice ma'ana tunda dai har manzo Allah ya kyale amma mahaifina dai bai so haka ba to shikenan bari a bar su su gaba dai tunda dama halal ne yin to amma tunda ya ga mahaifina bai ji dadi ba halacci ne kuma balle a ce abu ne wanda yake wajibi mahaifina bai ji dadi ba sai ta ainihin ce sai na dan karkata musu da ido ne musu su gina haka sai suka tashi sai suka fita ma'ana wannan ya nuna halaccin haka kenan tunda manzo Allah ya kyale an hana su kuma yace a kyale su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko وفي رواية أخرى أو رواية دبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زوء الله يتي يا أبا بكر يا كي أبو بكر إن لكل قوم عيدا قوة الأمة دك جني سنة دا إيدي وانا ما جنر تمن زوء الله كدو بيت دا كيوك فهنشيت دا الأمة سنة دا إيدي مسلمي دا إيدي سبب صلى دا كرم صلى تو ما سبين كذا كما داك فامسوما دا ناس إيدي masu bin kaza su ma da nasu idin masu bin kaza da nasu idin har ƴan ɗari kunnan kowa zaka samu da nashi idin har ƴan shi annan zaka samu kowa da nashi idin har kristocin nan kowa da nashi idin inna li kulli qaumin idan kowace al'umma da na da nata idin wa hadha iduna wannan ranar babbar sallah ko karamar sallah ita ce ranar tamu idin, don haka a bar su su sakata su wala. Wannan hadisi malam yace ar-riwaya ta ne lil Bukhari, wadannan riwayoyi da kaji duk guda biyun na Bukhari ne. Bukhari ya rawaito su a ainihin wato lamba hadisi na 949 952 987 da kuma 2907 da ainihin 3530 da 3931. Wannan ainihin riwayoyi akwai ƙarin bayanai akan su, don haka ainihin nazo zan yi mana su domin akwai fa'idoji akan su kwarai da gaske. Wa rawahu Muslim, Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 892. Wa Ahmad, haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallali na 6 shafi na 134. Wa Ibn Majah ma ya rawaito wannan hadisi a lambar hadisi na 1898. To bayan da ka ji shi gundarin hadisin, sai kuma Malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid sai ya ga dacewar ya dauko maka ƙarin bayani wanda wani babban malami ya yi wannan hadisi. Wannan babban malami shine Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, malamin da ake ce mishi Hafiz akan cancanta, ya dace a ce mishi Hafiz din, wanda ya sharhi da fassara ta Sahihul Bukhari a tsawon shekara 27 yace yana sharhin Fathul Bari, yayin shi a cikin mujalladi 13 duk da muqaddimar shi ya zama mujalladi 14. Wannan littafi ana mishi kirari da cewa Qamus na Sunnah Hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Hajar al-Asqalani malan yace qala al-Hafiz Ibn Hajar wa fi hadha al-hadith min al-fawaid. Ibn Hajar yace wannan hadisi na da fa'idoji, daga cikin su ga su mashru'iyatu tawfi'ati 'ala al-iyal fi ayyam al-a'yad bi anwa'i ma yuhassil lahum basṭu an-nafsi wa tarwihu al-badani min kalf al-ibada. Yace wannan hadisi ya nuna kenan ranar sallah karama ko babba, to a yalwata wa iyalai da duk wani nau'i na abin da aka san zai faranta musu rai, ya hutar da jikinsu daga wahalar ibada aikin hajji da suka yi, ko wahalar ibada ta ainihin wato azumi. Kaga azumin nan, ai akwai azumi na mustahabbi a hawan ranar hawan arfa ga wanda yake ba hawan arfan yake ba. To kaga kaya azumin nan a yau ko kuma Ramadan ne ka gama azumin nan na kwanaki 29 ko 30, sai aka ce to wannan rana an sahale maka, an sauƙaƙe maka ka samu hutu kai da iyalanka, sannan ku samu ainihin wato duk abin da aka san za a yi musu na kyautatawa, to a yi musu. A nan ne zan amfani da wannan dama akan ashe wannan ya nuna kenan ƙarama ko babbar sallah su ne ranakun da aka shar'anta wannan yalwatawar. Amma da ake cewa ranar cika-ciki, wanda ainihin Bahaushe yake kiranta ranar cika-ciki ko wanda ainihin wato hadisi ya zo sahihi manzon Allah ya shar'anta yin azumi a ranar azumin Tasu'a da Ashura. A farkon musulunci yin azumin wajibi ne, da azumin duk gari na Ramadan ya sauka sai aka shafa wajibcin sai ya koma matsayin mustahabbi. Wanda ke da sararin yayi azumin Tasu'a da Ashura sai yayi, wanda bai da sararin yayi biyun sai ya samu damar yin ainihin wato Tasu'a din a Ashura din. To a ƙarƙashin wannan abin da yazo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, to Allah cikin kaddara shi sai kaddara a wannan rana ta Ashura ce ta daidai da ranar da aka kashe ainihin Sayyidina Husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai zama cikin addinin Shi'a din rana irin wannan in ta kewayo, sai ainihin wato duk inda mabiyin bayan Shi'a yake an shar'anta mishi a ƙarƙashin addinin da yake bi, jinin shi shima ya zuba kamar yadda jinin jika manzo Allah ya zuba a wannan rana. Wannan a cikin addinin Shi'a kenan. Wannan abu haka ɗan Shi'a suke musamman a kasashen Iraki da kasashen Sham tun a wancan lokuta. Da al'amari ya fadi yadda yake kasashen Shi'a suka kai har kasashe irin na su Iran da sauransu. A 1995, kamar shekaru 4 da suka wuce, sai Hashim Rafsanjani ko Ali Khomeini ɗaya daga cikin su na manta, sai ya fitar da fatwa cewa madadin ɗan Shi'a su yanki jininsu a wannan rana, jini ya zuba a ƙasa. A matsayin shi na shugaba na Shi'a yana ba da fatawa akan cewa an buɗe clinics, ƙananan asibitoci, za a ɗauki jinin duk wanda ya san zai je zubar da jinin nashi ya zuba ƙasa, sai a zo a ja a cikin sirinji na allura guda ɗaya ko guda biyu madadin ka zubar. Ya ce yana ga in an yi haka to ya halatta, madadin jinin ya zuba a ƙasa to sai ya zama an ɗibe shi an ajiye asibiti yadda za a yi amfani da shi ga wani. Wannan duk gaba ɗayan addinin su ne na Shi'a. sai aka samu tun a wadancan zamun na jahilai cikin ɗan uwan mu ahlus sunna su kuma sai suka ce tunda ɗan shi'a na bakin ciki a wannan rana to mu kuma mu kabalance su da farin ciki to sai aka samu jahilan ahlus sunna sai suka tsaga hadisai wanda di ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana ta Ashura to Allah zai yalwata mishi fi sa'iri sanatihi wannan hadisi kasancewa hadisi ne ba'isi jiddan yakadu yakunu mawdu'an wannan hadisi ne wanda yake yana da matukar rauni kwarai da gaske al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzima a cikin littafin shi Mawdu'atul Kubra yace hadisin ƙarya ne babu shakka dai akan cewa wannan hadisi bai inganta ba suka kaga hadisi wanda di yayi tozali a wannan rana ta Ashura to Allah madaukakin sarki ba zai dora mishi hakiya ba wanda di yayi kunshi wanda di yayi kaza duk wannan irin hayaniya in ka karanta maiwa kana karanta littafin fiqhun nan da aka yi na garin nan sharhin askari Fathul Jawad maiwa duk za ga wannan hayaniya da bankaura mai wannan sharhi ya dibo ya zuba hadisi ne matattu ba su inganta ba ya kamata ka san wannan abinda aka shara ita ce azumin kawai magana cewa wanda bai cika cikin shi a wannan daren ba za a cika mishi da wuta ranar alkiyama to kada Allah ya nuna mana ranar da Allah zai cika wanda ya kaga wannan hadisin cikin shi da wuta domin lallai dai wanda ya kaga wannan hadisin ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki yana jiran shi da ya mishi hisabi wanda dai yau manzon Allah ƙarya ya tabbatar da cewa manzon Allah yake tattali kujerar shi a wuta saboda haka babu abin da ya inganta dangane da wannan jama'a to waɗannan ƙarerayin da ake yi irin su ne kullum muke wa limamai nasiha a masallatan juma'a a masallatan idi su daina kwaso waɗannan hadisan suna gaya wa mutane wurin hudu ba a ce duk ran da aka ce yau ranar Ashura ce sai an ɗibo irin waɗannan hadisai wanda ya yalwata wa iyalan shi ya kamata in Allah bai sa kana da ilimin tace hadisai waɗanda suka inganta ba kuma akwai ƙwararrun malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka da hadisin da zaka yi hujja akai ka bincika ka ga menene malamai suka ce akan haka in ka ga ya inganta sai kai hujja da shi in ka ga bai inganta ba sai ka kauce mishi ka kawo abin da ya inganta ya isa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu al-Imam Ibn Hajar yace wa anna al-i'rada an zalika aula kuma kauda kai a wannan rana game da irin holewa da iyalai za su rinka a ranar sallah to shine yafi dacewa a ranar sallah in kaga iyalan karen nan za su shirya wani sha'ani a gida wanda yake an tabbatar da barnar shi ba ta ketare haddin shari'a bane za su yi abubuwa ne na su huce su dan sakata su wala to sai ka kauda kai ko dai kana gidan ka sa musu ido ko kuma ka fice ka ban musu gidan su huta a wannan ranar sai dai in kaga abu zai ketare haddin shari'a wa fihi anna izhara sururi fil a'yad min shi'ari ad-din kuma wannan ya nuna bayyana farin ciki a ranakun sallah karama ko babba yana daga cikin ayyukan da addinin musulunci ya kwadaitar akai wannan magana tana nan a cikin littafin Fathul Bari daga malamin ya dauko ta a cikin mujalladi na 2 shafi na 443 sai ya ce waqad kuntu risalatan an hukumi dufi dangane da hukuncin buga dindufa a musulunci malam Ali Hassan yace ya rubuta littafi karami akan haka nasharat mujallatul mujtama al-kuwaitiya al-sadira bi tarihi al-khamis ashar ramadan sanata 240 hijriya kisman minha yace akwai wata mujalla da ake bugawa a kasar Kuwait wadda ta fito a ranar 15 ga watan azumi hijira annabi na da 1402 wato yau shekaru 17 da suka wuce yace an samu wannan mujalla ta yada ɗaya wani bangare na daga cikin wannan littafin sai yace wa idza fasaha Allahu fi umri idan Allah ya yalwata mini a cikin rayuwata fala alli atawassau fiha yace ne yiwa zan yalwata in fada da wannan littafi wa anshuruha mustaqillatan insha Allah kuma zan yada wannan littafi shi kadai yace wanzuru ta'liq al-ati bi raqam al-khamis wa al-thalathina wal mi'a kaduba sharhin da malamin ya alamba ta 135 ya dan dauko wannan magana ne saboda masalar buga dindufa asalin dindufa din nan ta kusace kama da mandiri to sai wasu suke amfani da wannan hadisi akan halaccin kada mandiri to shine daga cikin abin da yasa kenan malamin yayi marmaza ya littafi akan haka dan ya nuna akwai bambanci wannan da suke bugawa suna bugawa ne da nufin za a dan shakata ba bugawa ne suke cewa na addini ne ibada suke ba dan mandiri kuwa saboda kazallaha cewa ma ya gangar Allah ce to kaga shi ya keta cewa ya gangar Allah ce su ko waɗannan ƴan mata masu kada dindufan nan su kan gashi ma mai Abubakar yace mizmaratu shaytani muryar shedan kuma a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka tunda dai manzon Allah yayi izini akai to babu laifi amma ba da sunan ana kadawa ana rera karatun alqur'ani ko su waƙoƙi na ainihin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waƙoƙi na al'amuran da suka shafi harkokin yau da kullun waɗanda an hana mutane su shagaltu da su to a wannan rana sai aka ce babu laifi mutane ɗan mata ko mata su yi an sassauta musu a wannan rana ku ina fatan jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi kamar yadda na faɗa nace ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da wani lafazin don a nuna halaccin abubuwa na al'adun gargajiya waɗanda shari'ar musulunci ta yi kwaba akan shagaltuwa da su to duk ranar sallah babu laifi akai yadda zaka samu garuruwa suna hawan sallah wasu suna hawan daushe wasu suna hawan menene duk waɗannan abubuwan in an raba mutane da abubuwan da suke a ciki na cudanin maza da mata babu laifi ainihin wato su ci gaba da gudanarwa matukar ba za su ainihin tozartar da sallah akan lokacin ta ba ko su taka wata alfarma ta shari'a dalilin mu akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shi ma har wayo ya zo ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai hadisi ne sahihi Aisha ta ba da labari tace ranar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ga ainihin mutanen kasar Habasha samari matasa sun taho wasan sallah cikin masallacin shi a cikin masallacin manzon Allah suka taho yin wasan sallah masallacin da na manzon Allah kuma akwai kofa wadda ta bulla ta shiga ɗakin Aisha sai da tana Aisha tace nazo wuciya sai manzon Allah yace ko kina sha'awar gani ne tace sai nace eh sai nazo sai na tsaya a kafada a daidai bayan shi na tsaya da ainihin wato kafada ta a jikin kafada shi haba ta na dora kuma akan saman kafada shi ina kallon wannan wasa da suke a wannan lokaci Aisha tace na kalla duk suna wasa da makamai na yaƙe-yaƙe da kibiyoyi da abubuwa na harbi kaman mashi da kwari da baka tace na gaji da kallon kuma manzon Allah yana ce mini baki gaji bane sai tace sai in ce a'a ka dai dan yi hakuri tace ba dan komai ba nayi haka ne dan in ga matsayin soyayyar da yake min shin zai iya hanka dai ne ce ki da Allah ga ki ba mu wuri ko kuwa mata su ji labarin matsayin irin yadda manzo Allah yake girmama ni tace dan na ga ya gaji har dage kafa shi yake daya na dorawa akan daya amma sai yace baki gaji bane sai yace a dan yi hakuri dai kadan tace har sai da baki na nace na gaji sannan ya kyale ni mata kenan Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi na daga cikin hadisan da aka fa hujja da shi akan halaccin ranar sallah irin waɗannan yan al'adun gargajiya wasannin gargajiya za a basu in dai ba sun yi wata shiga ta ainihin saba ma shari'a ba abinda ake so da malamai masu wa'azi malamai masu shiryarwa shine idan aka dauko gaskiya aka cuda ta da ƙarya kar ku zo ku rushe abin ku ce gaba ɗaya ƙarya ne ku kuma malaman bid'a dake kokarin gyara bid'a kar ku saka son zuciya ku ce duk abin gaskiya ne a'a abin yana buƙatar at-tafsil wa at-tahqiq kware ku ce asalin kaza daidai ne don ana yin makamancin shi ko kwatankwacin shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma an shigar da kaza wanda yake shigar da kaza din nan to wannan al'amari shi ya kai ga bid'a ko shi ya kai ga lalata tsarin don haka muna bada shawarar tunda kuna son ku yi wannan abu musulunci bai hana ku ba amma ku gyara akai shikenan sai kaga an samu gyara an kuma samu maslaha su ba a hana su yin abin da suke so yi sun yi ba gaba daya sa'annan kuma bid'a ko kuma haramci da fasikanci da ke shiga an janye akan haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wato ka'ida a cikin addinin musulunci in manzo Allah ya halatta abu kaza ko da wane ne kai cikin sahabbai baka isa ka dauke wannan halacci ba sai dai abin da kaga ya shigo cikin matsalar kai kokarin hanawa sakamakon hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito da isnadi sahihi Aisha tace manzo Allah ya ce kada a hana mata zuwa masallaci ɗakin Allah ne to amma a wannan lokaci sai zan matan sun canza a zamanin sayyidatina Aisha sai Aisha tace wallahi da manzon Allah na da rai da ya hana ku saboda irin yadda kuka canza to a muƙamin Aisha a cikin addini ne yasa bata hana ba ai malama ce to amma ta san tunda manzon Allah ya bada izini kirkiro wasu abubuwa da suka yi a cikin al'amarin ba zai sa a ce a daina zuwa masallacin ba sai dai a ce inda shi da ya halatta yana da rai da ko dai ya hana ku ci gaba da zuwa ko kuma ya ce ku cire wannan abin da kuke kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi yana zaune sai wata mata ta zo ta wuce za ta tafi masallaci tana kanshin turare. Abu Hurairah yana ji sai ya kira ta yace ya ke baiwar Allah ina zaki, tace masallaci. Yace masallacin kuma zaki amma kika sa turare? Yace to naji manzon Allah masoyi na yace duk matar da ta sanya turare ta tafi masallaci in tayi sallah Allah ba zai karba ba, dan haka ki koma ki wanke ki sawo tufafin da babu turare ki je ki sallah Allah ya karba. Kaga Abu Hurairah bai ce to shikenan koma gida, koma gida, sai yace a je ki wannan abin da kika yi wanda ba kyau ki cire shi ki dawo ki tafi. To haka ake so ku san yadda za ku shiryar da jama'a in suka kawo bid'a akan kaza, to a kokarin zare bid'ar. Dan haka al-Imam Shatibi a cikin littafin shi Al-Itisam yace akwai inda bid'a take kasuwa zuwa ga bid'a ta zama ainihin wato bid'a ce mahaba, tsantsar bid'a ce, asalin abin bid'a ne shine kamar abin da muka yi magana a dazu, maulidi da bikin yancin kai da bikin shekara da sauransu, tsantsar abin kago shi akai, to wannan sai a kauda shi. Amma akwai abin da yake aslan yana da asali amma idafiya an dauko wani abin da an jingina mishi, kamar yadda zaka ji can gaba za mu yi magana. Hudubar idi yadda manzo Allah ya shar'anta ta hudu ba daya ce, manzo Allah baya hudubar idi biyu, hudubar juma'a ce manzo Allah yake yin biyu, amma ta idi kwaya daya yake yi. To kaga yanzu da aka zo ana yin hudubar idi guda biyu, ba za a ce hudubar idin bid'a bace, sai a ce a yi ta zan biyu din, to ta zama bid'a. Wata iri bid'a idafiya an dauko wani abu an kara. Dan haka limaman juma'a ai limaman idi su koma suna yin hudubar idi kwaya daya, kasra ba ta guda biyu da zama kamar yadda ake ta juma'a. To sai kaga an gyara bid'ar, wato an cire bid'ar kuma an tabbatar da sunna din. Jama'a ina fatan an fahimci wannan. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam yace almas'alatur rabi'a, mas'ala ta hudu, at-tajammulu fil idi, yin ado ranar sallah domin tafiya idi. Kana da sabuwar riga ka sa, baka da sabuwar riga ka kaiwa ainihin mai wanki ya goge, ya wanke maka, ya goge maka, a karya maka hular ka sai ka sa. Ke ma haka kina da sabo ki sa, babu sabo sai ki dubi wacce riga ce tafi kyau. Har in baki da mai kyau, kawarki ko kishi yake na da mai kyau biyu, shari'ar musulunci bata ce abin kunya bane ki je ki karba, je ki karba aro. Manzo Allah ya tara mata ya musu wa'azi yace mata ba hadu da ku a filin idi gobe sallah, ana son kuma ku je sallar idi. Shi yasa yana cikin sunna matan ka ba su je sallar idi, kananan yara har mai haila. Manzo Allah ya ce kar ta zauna a gida ta je filin idi. To in ta je idi za ta yi sallah ne tana haila? A'a, in aka zo sallah sai ta koma can gefe guda ta zauna, in aka idar da sallah sai ta dawo ta ji wa'azi, ita ma ta shiga cikin munnan al'umma a sallah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai wata tace to ya rasulullahi yanzu ihdana lam yakun laha jilbab, to wanda bata da hijabi da bata sa ta tafi filin idi fa? Manzo Allah sai yace kawata ba sai ta ara mata ba? To saboda haka shikenan wance tana da atamfofi guda biyu masu dama dama, za a yi sallah sai ki a kike zuwa kike arwa kike tafiya gantan, ki je gidan suna, ki je gidan biki, ki je gidan kaza, duk wannan ba gantan bane, ba yawan banza bane, ba shi da amfani. To balle ranar sallah sai ce ya zan je idi da hijabi na aro kaza kaza, tunda dai ba za a sai mun ba, in kin tafi gidanku ma ba sai miki za a yi ba. Mai wa mahaifi yake tunda aka aurar da ke din nan ba a yi mata sabuwa a tamfa ba. Hakuri ake yi yanzu, al'amura ne yadda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya tsara mu rayu, sai kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimar shi yasa tunda mu na kasan akwai zalunci, sai Allah ya dora azzalumai a sama da mu. In ba haka ba, babu yadda za a yi ƙasa irin wannan da Allah ya albarkace mu da duk abin da muke so a zauna ana cikin kunci irin haka. Jama'a, duk abin da ka san yana zama arziki ga wata ƙasa sai da Allah ya bada irin wannan arzikin ga Najeriya, ya zama wani bangare ne, ba akan shi aka dogara ba. Amma sai mutum daya ya wawashe pound sterling, dollars, Dutch mark, duk kowane maki ma sai kwashi gaba ɗaya koma gefe guda. Shi kadai kuma shin katifa za a yi mishi da su ya kwanta? Me za a yi mishi da waɗannan kuɗi? Sai ka rasa me ake nufi da wannan al'amari. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shi yasa a kullun magana da muke kenan at-tasfiya thumma tarbiya, a tace aqidar mutane. Mutane ya zama ba su da shirka da bid'a, ba su da abubuwan kyama game da addinin musulunci a zuciyarsu, sai ai tarbiyarsu akan haka. Wallahi kuna nan za ku ga shugabannin na soja ne ko na siyasa za su ke mulkin yafi karfin su. Wannan misali na taɓa yin shi, duk sa'an da aka ce dukkan ku alaran momi ne, mahaddata Qur'ani, kun iya kira'a, aka je aka ɗauko wani jigari jigari iyakar sha'amma ya gudo daga gabas, saboda Allah aka ce shine limamin ku shi da kanshi zai ce bai kamata ba sai ce sai dai a fasa limancin amma in ya koma wani kauyen fa shine limami shine mai fatawa shine komai amma me yasa yake anan saboda ya san waɗanda za su bi shi suna sama da shi to haka duk sa'an da al'ummar kasa suka gyaru sai Allah ya dauko ɗaya daga cikin su gyararre sai ya sa ya zama shugaban su in ku al'ummar kasa suka baci kar ku manta ba daga saman bakwai za a aiko da shugaban kasa ba fa daga cikin ku ne ku batattu din nan za ku tsaya da ɗaya zaltan takara ko kuma ɗaya ya bi dare ya kwace mulki sai waye gari ya ce shine shugaban kasa batattu ne batacce ɗaya ya kwace mulki ko batacce ɗaya ya zama shugaba ta yaya za a yi ku ce zai tausaya muku Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan haka muke dora wasu azzalimai akan wasu sai al'amari ya zama kamar kashin dankali manya suna sama kanana suna kasa wanda ke gefe guda bai jin abu ihun da waɗannan kanana suke saboda babba ya biya turmushe su Allah ya shiryar da mu mallai yace at-tajammulu fil eid wato ado game da ranar sallah عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر الله يقال عنه سير دايتي اخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق واتو امام البخاري يا حجه ده wannan hadisi da zamu karanta a wurare masu ban sha'awa daga ciki imam al-bukhari yace shin ina hukuncin masu zuwa da kaya suna kasawa a kofar masallaci zasu zo da dan karau-karau ne zasu zo da yadiddika ne da abubuwa su kasa a kofar masallaci sai ya ce gashi a zamanin manzon Allah akwai wani dillali yana kawo tufafi yana kasawa a kofar masallacin manzon Allah to kuma ba shikenan ba kowa ma sai su bari a kasa a masallacin su to ana nan sai Umar yazo zai wuce wurin wannan dillali sunan dillalin Utarid sai ya ga wata ainihin wato riga ta alharini fa akhadha sai sayyidina Umar ya ga wannan riga ba wanda ya dace ado da ita sai manzon Allah sai ya dauko ta fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama فقال يا رسول الله ابتع هذه يزو يتي يا منزل الله وانا ريقات الهريني كسيتا تجمل بها للعيد والوفود قلنك ين أدوران السلة هكا كما انزاك ترببكي محل الشاهد كينا عشيران السلة نادى ريقات مصمم دا اكيسو اوالي متى وانا حديث اوتا روائر كما يتي حردران الجومع عشين كان دا ودات التفاتي ana so ka ware wata riga ta ranar juma'a ko kuma ranar juma'a din ta zo ka duzi wacce ce tafi kyau cikin rigunan ka sai ka sa amma ba a son ka taho da maiƙo da wani hayaniya ne ka taho masallacin idi ba shi cikin sunna jama'a ina fata an gane wannan wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace inna ma hadhihi libasu man la khalaqa lahu ya umar wannan riga da ka kawo min ta alharini ai rigar wadanda ba su da rabo ne ya zaka kawo min riga waɗanda ba su da rabo kace in saya to kun ga abun ba dadi shi Umar mai waya toye bajinta ne aka ce ya zaka kawo kaza 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 fala bisa Umar ma sha Allah an yalbas Umar ya je zaman shi ana nan yau da kullun har wata rana da Allah madaukakin sarki ya nufa thumma arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi jubbati dibajin ana nan kuma sai manzo Allah ya aika da sayyidina Umar riga irin waccan dai ta alharini tunda alharinin nau'i ne wancan istabrak mai kauri wannan dibad mai sharashara diddai alharinin ne to kuma ni na kai manzo Allah irin ta yace riga marasa rabo ni kuma yau ya aika mini ko ni ban da rabo ne fa aqbala biha Umaru sai Umar ya dauko riga ya taso ya tawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ata biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah yace ya manzo Allah innaka qulta inma hadhihi libasu man la khalaqa lahu kai fa kace wannan riga masu sata ba su da rabo ne wa arsalta ilayya bi hadhihi aljubba kuma ka aika mani da irin wannan riga fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace a abana aika maka dan ka sa bane tabi'uha na aika maka ne ka siyar da ita kai amfani da kudin aw tusiba biha hajataka ko kuma ka biya wata bukata taka da ita kaga hikimar kenan wato ashe cikin abubuwan da suke haramun ba kowanne abu ne yake haramcin shi ya dimanta ba ma'ana yanzu kamar giya to haramcin ta dimantacce ne bai halatta ka ci ba to bai halatta ka siyar ba jama'a mun fahimci wannan da kyau shi yasa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace idan bera ya fada cikin abu haka sai ya mutu kamar mai to shikenan wannan ainihin wato bera da ya fada sai zan abin nan narkakke ne to fa mas'ala ta kai mas'ala duk wannan mai ya lalace kenan in ko daskararre ne sai a cire tsiran sai a yade gefan sai a zubar to al imam muhammad ibn sirin malamin imam malik manja yake siyarwa dila ne na manja sai je dauko drum drum na manja duk drum din da aka farke sai a ga musan beraye a ciki to bai halatta a sha ba tunda manzo Allah ya haramta a sha ko to bai halatta kuma a siyar ba kenan duk sai yasa aka je aka yi ta zubar da su a bayan gari kaga malaman Allah kenan al-alimur rabbani aka ce sakamakon haka jalin nashi ya kare amma ya gwammace jalin ya kare da yaje siyar kasuwancin bai albarka ba yaushe ne kasuwancin ka zai albarka wannan hajjiya ta ce to alhaji Allah ya isa dai kace an yi ta fi dubu hajjiya wallahi haka zaka zauna dubun nan haka za ta yi ta kewaye ka wannan ya Allah ya isa nan sai da kai rantsuwa wannan akan kasuwanci kana da gaskiya manzo Allah yake ka daina ta saboda tana kwashe albarkar kasuwa nawa wannan sai ka ce wallahi naira 10 me ya kai wallahi naira 10 a'a kaza a iya kudin abin kenan amma wallahi kaza annabi yace yana kwashe albarkar ciniki yawan rantsuwa akan gaskiyar ka kenan ina akan ƙarya kuma Allah ya kiyaye saboda haka ainihin sayyidina Umar da yaji wannan magana da annabi ya gaya mai yana da wani dan uwa wanda yake a Makka da ba guje ne wannan dan uwan sayyidina Umar sai daure wannan riga sai aika mai da ita bama guje ai shikenan tunda da ya halatta harkar siyar to ashe ya halatta ka kyautar kenan sai aika dan uwan shi a Makka bama guje ne saboda kyautatawa da ya ji dadi Umar yayi mai saboda Umar da ya musulunta zare takobin shi ya tsaya kansa yace wanda duke san uwar shi ta rasa danta wanda duke san ainihin matar shi ke ta kaba kaza ƴaƴan shi su maraita to Umar dai dan haddabi zai hijira ga furu Muhammadu sai mu hada bayan duwa din nan manya kenan mallan ƴan mazan jiya kenan wallahi wasu gudun sun kuru suke da daddare ya rufe kanshi da alkyabba da nadi ya gude bar maka amma Umar a sarari ya tashi da la'asar ai duk inda kaji ana rena ka mallan kai lakwalakwa ne wallahi shi yasa karka cika saki ya su taka ka sayyidina Umar bai sake an taka shi ba baya takuwa sam dan tauri ne yanzu zai maka makami Allah baya takuwa shi yasa ko lokacin yana musulunci duk da an taba sai yace da ani abriba unqa barin sare wuyan shi yanzu rawo da tsohon dan tauri ne tsimi mala Allah ya shiryar da mu al-imam al-bukhari shi ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 886 da 948 da 2104 da 2619 da kuma 354 da 5841 da 5981 haka nan 6081 imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa muslim al-imam muslim ma ya rawaito hadisin alamba hadisi na 2068 abu dauda ma alamba hadisi na 1076 al-imam an-nasai a cikin mujalladi na farko shafi na 181 da kuma juz'i na 8 shafi na 196 zuwa 198 al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na 2 shafi na 20 da shafi na 39 da shafi na 49 jama'a mun ji wannan hadisi saboda haka akwai sunnanci dangane da ka sabunta riga ko ka dubi rigar da tafi kowace kyau haka matarka in kana da hali kai mata wannan mata taka ita ta kare mutuncinka ado din nan ba shi yasa kullun ake nuna mutane bin shari'a shi yafi zama lafiya in dai kai musulmi ne mai san bin sunna zaka auri ya ba sai an kallafa maka cewa yo akwati kaza a ba dai mata ka ne ma ba a daura aure a baka mata ka tafi da ita kai kuma ai mai bin sunna ne matan nan taka so kake kaga te maka ado kai ma so kake yi kai mata ado to in haka ne sai ka dinka mata suturu waɗanda suke sun dace in ta sa ta fito duk mace da ka ganta fa babu wata mace mummuna fa hakikatan fa sai dai ba te makala makalan nan ba duk in ta makalkala wallahi duk munin ta sai ga ta tsaya lafiya lau babu matsala saboda haka wannan taka da kake ga ta tsufa ko ta yi kaza a kai ne namiji man shafa ba shi da muhimmanci a wurinka in kai wanka ka taje gemun ka sai kai gaba ka kafa hularka amma ita man shafawa ta shafa jikinta zai taushi ta sa turare ta sa abubuwa wallahi sai kaga shekarar ta 40 amma zai ga ta ga dara kamar 17 shi yasa karka batta gata nan kawai ana jiran mutuwa ta zo ta dauke ta a'a ka gyara a barka ka mutunta ta shine abin da ake so qala al-imam as-sindi babban malami a Sheikh Hayatuddin Sindi yake cewa ainihin wato minhu ulima anna tajammul yawm al-eid kana adatan mutaqarrara bainahu daga wannan hadisi aka san cewa ashe yin ado a ranar sallah wato sunna ce al'ada ce wadda take tabbatacce a tsakanin annabi da sahabbai walan yunkirhan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi bai taba sahabbai fada akan adura na sallah ko makamantan haka ba fa ulima baqa'uha to daga nan sai aka san wannan sunna tana nan yanzu har zuwa yanzu ta wanzu jama'a mun gane wannan da kyau ko yasa an kana da hali a tamfaci ake sayarwa 3,000-5,000 ka je ka sayo matarka ta sa maka ranar sallah ƴaƴanka su fito sai in babu hali ba bala'i zaka shiga mata da shi ba bala'i a waje bala'i a ciki duk abin da yake tarwatsa al'amura kenan in ka shiga sai ka zaunar da ita innal hamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu khutbatul hada kenan ba zo kake bukatar ka tabiya ba kai mata jawabi mai gamsarwa uwar gida Allah bai hore ba bana abinda muke so a hakura a kawo waɗannan za a kai mai wanki da guga kin ga wannan turare gashi dan duri naira 50 na samu gashi nan sai ki sa abubuwan hakuri ake to kuma inda ake so randa duk ka samu canji sai ta ganka ka ci ko mata pantimoti guda dan Allah randa babu wa'azinka ba zai shiga ba amma kai ka sa shadda ka sa cek ka sa duk abubuwa ka take kuma ita kuma kullun innal hamdulillah yau ba ta fahince ka ba za ta fahince ka ba kana cutarta ba za ta fahince ka ba ya kamata kai mata adalci Allah ya shiryar da mu wannan magana da Hayatuddin Sindi ya faɗi tana nan a cikin hashiya Alan Nasa'i kan Sunanin Nasa'i a cikin mujalladi na 3 shafi na 181 wa qala al hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar yace rawa ibn abi dunya wal bayhaqi bi isnadin sahihin ila ibn umar wani babban malami ibn abi dunya da shi da al imam al bayhaqi sun ruwaito da isnadi mai inganci zuwa ga sahabi abdullahi dan umar annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idaini karamar sallah ko babbar sallah Sayyidina Abdullahi dan Umar sai ya dubi tufafin shi da suka fi kyau sai ya sa kaga ya nuna sunna ce da annabi da sahabbai duk suna aikatawa wannan magana na cikin Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 439 Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الاثنين 5 ga watan Dhulhijja hijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 21 ga watan March 1999 Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari yace al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar daga cikin mas'alolin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sallar Idi karama da babba a ƙarƙashin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki al-khuruju ila al-musalla fita zuwa filin Idi wato wannan ya nuna ashe ita sallar Idi ba a yin ta a masallaci kenan ginanne wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabbatacciya Dan shi kanshi Annabi bai taba yin sallar Idi a cikin masallaci ba duk sa'ar da zai sallar Idi zai fita ne zuwa ainihin waje Hadisi da yazo akan haka wanda al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka rawaito bai inganta ba cewa Annabi ya taba yin sallar Idi a masallacin shi saboda ruwan sama wannan hadisi bai inganta ba amma rashin ingancin hadisin bai kuma lazimta da larura za ta samu musulmi a ranar sallah ta hana musu ainihin su sallah a masallaci ginanne ba inda a ce larura za ta samu ranar sallah kamar ruwan sama ko wani uzuri makamancin haka babu laifi ga al'ummar musulmi su ainihin yi sallah a ginannen masallaci amma inda za a tambayi dalili sai a danganta wannan akan larura ce ta faru ba za a ce saboda akwai hadisi annabi ya yi haka ba domin hadisin bai inganta akan haka ba al-imam ibnu hajar al-asqalani a cikin bulughul maram ya kawo wannan hadisi a hadisin karshe na babin sallar juma'a yace wannan hadisi ne layyinun wato hadisi ne mai rauni bai inganta ba Allah ya shiryar da mu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla mudan Allah ya kasance ranar sallah karama da babba yana fita zuwa filin idi mahallin shahid kenan filin idi manzo Allah yake fita fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah farkon abin da yake farawa da zaran ya isa filin idi shine sallah ba hudu ba ake farawa ba sai an yi sallah tukuna sannan sai ai hudu ba wannan hadisi malai yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 956 wa muslimun al-imam muslim ma ya rawaito shi a lamba hadisi na 889
والنسائي الإمام النسائي ما رويتنا حديثي أمجلدنا أكشافي ندري دي تمانين دبقوي. قال العلامة ابن الحاج المالكي
بابا مالمي ابن الحاج المالكي وانا مالمي كي مشي كرالي دا قدما مدوكي مبدئة كينا واتو لبتاتي يربو تاوانا مالمي bayani yake akan bid'o'i da suka haddasu a cikin addinin musulunci wannan littafi nashi sunan shi al-madkhal mujalladi hudu ne shehu usmanu Allah ya kara mishi rahma wannan littafin na daga ainihin littafin da ya dogara da su wajen fada da bid'a kasan nan yasa wannan littafi ne wanda yake mai kyau mutane su mallake shi domin kokarin fahimtar wasu bid'o'i da dama da kuma fahimtar wasu sunnoni da dama babban malami ne wanda ya rasu yau kamar shekaru 800 da suka wuce yana kokarin tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yana kokarin rugurguza bid'a tare da haka kar ka taba daukar cewa a bayan kasa akwai wani littafi tsaralle daga kuskure in ba alqur'ani ba
dan kaga wani kuskure a cikin littafin madkhal wannan bai sa kai kwandomin littafin ka ce shikenan littafin babu alheri a cikin shi ba wannan kuskure ne al-Imam Shafi'i yace aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yadda zan wani littafi ya zan cikakke tsaralle daga kuskure da sai littafin shi alqur'ani Allah ya shirye da mu to Ibn al-Hajj yace wasunnatul madiyatu fi salati al-eidaini an takuna fil musalla tabbatacce sunna da ta taho daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da sallar idi babbar karama ita ce ayi sallar idi karama ko babba a filin idi lianna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala salatu fi masjidi hadha afdalu min 1000 salati fi ma siwahu illa al-masjid al-haram manzo Allah yace salla a masallacin nan nawa tafi salala fiye da salla a wani masallaci da ninkin salla dubu in kai salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani da ya wani irin wannan sallar a wani masallaci sai yayi irin ta dubu sannan za ta daidai da taka da kai a masallacin annabi guda daya annabi yace sai dai masallacin Ka'aba kadai fa masallacin manzon Allah daraja jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan ainihin kaga na nuna daraja ta masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama mala yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari rawaito wannan hadisi alamba hadisi na 1190 wa muslim ma rawaito hadisin alamba hadisi na 1394 sai mala yake gaba da cewa shi ibn al-hajj kenan thumma huwa ma hadhihi al-fadila kaga anan ali hasan ya koya maka wata dabi'a ta malaman hadisi wato malaman hadisi in suka dauko magana wani malami suna hujja da ita sai zan cikin zantutukan da malamin yake ya kawo hadisi amma bai faɗi waɗanda suka fitar da shi ba to malamin hadisi shi sai marmazai gaya maka waɗanda suka fitar da shi shi ibn al-hajj da ya kawo wannan hadisi bai ce wala ya fitar da shi ba shine ali hasan sai ya sauka lamba a ƙasa yake ga waɗanda suka fitar da shi ina fatan mun gane wannan takhriji kenan ibn al-hajj yace thumma huwa ma'a hadhihi al-fadilati al-azima to tare da cewa wannan daraja wannan falala ne girma da masallacin annabi yake da ita kharaja sallallahu alaihi wa sallama wa tarakahu sai annabi ya fita daga masallacin ya ketare ya tafi filin idi ashe ya nuna wannan sallah ta idi falalarta to ta fi tabbata a filin idi din tunda ga falalar ga komai da masallacin shi ya ketare ya tafi masallacin idi to kaga ashe komai akwai tsarin shi kenan sallolin yau da kullun to masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ayi a ciki shi yafi amma sallar idi to a fita filin idi shine yafi komai da tsarin shi kenan wannan hadisi wannan magana ibn al-hajj ya fade ta malam yace ka duba al-madkhal a cikin mujallad na 2 ko juz'i na 2 shafi na 383 Allah ya shirye da mu wa qala al-imam ibn qudamah al-maqdisi al-imam ibn qudamah al-maqdisi shi ko babban malami ne ba hanbali wanda yake malamin ibn taymiya ne ya fadi a cikin littafin shi al-mughni mujallad na 2 shafi na 229 zuwa 230 yace as-sunnatu an yusalla al-eid fi al-musalla abin da sunna annabi ta nuna shine sallar idi a yi ta a filin idi amara bi zalika aliyyu radiyallahu anhu sayyidina ali allah ya kara mishi yarda yayi umarni da haka wastahsanahu al-auza'i wani babban malamin hadisi da fiqhu al-imam al-auza'i wanda a zamanin tabi'ai babu kamar shi a kasar sham ya rasu kabarin shi yanzu yana nan a garin beirut wannan babban malami yace wannan magana kyakkyawar magana ce cewa sallar idi a yi ta a filin idi wa ashabu ra'ayi hakanan masu bin mazhabin ahnaf mazhabin hanafiya su ma suka ce yin sallar idi a filin idi shi yafi kyau wa huwa qawlu ibn al-munzir akwai wani babban malamin fiqh wanda yake malamin mai risala ne sunan shi al-imam abubakar ibn al-munzir shi ma ya bada fatawa da wannan magana malam yace wa li ma'rifati adillati hadhihi al-mas'ala bi tawassu, in kana son ganin dalilin wannan mas'ala ka fadada wajen sanin dalilin cewa sallar idi sai a filin idi ake yin ta, ma'ar raddi ala shubuhatil mukhalifin, tare da raddi akan shubuhohin wadanda suka saba wannan matsala, domin akwai wasu ƴan shafi'iyya wadanda su sun nuna cewa yin sallar idi a ginannan masallaci yafi. To da raddi ga wadannan da makamantan su, kun zo ma ka tada hul Allamatu Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah, ka duba abin da babban malami a Sheikh Ahmad Shakir Allah ji kanshi ya rubuta fi sharhi sunan at-Tirmidhi, a sharhin sunan at-Tirmidhi, a Sheikh Ahmad Shakir ya fara sharhin sunan at-Tirmidhi ya kai mujallabi na 1 da na 2 sai ya rasu, to sauran mujallabai 3 da 4 da 5 da suka rage su kuma babu wannan sharhin na Ahmad Shakir. Amma duk da haka in ka samu wannan sharhin mujallab na 1 da na 2 na Ahmad Shakir, zai gamsar da kai akan wasu sharhohi da dama na Sheikh at-Tirmidhi wanda akai. To shine malai yace ka duba wannan sharhin na Ahmad Shakir mujallabi na 2 shafi na 421 da kuma shafi na 100 zuwa shafi na 424. Sa'annan sai Al-Hasan Al-Abdulhamid, in ba ku manta ba tun farkon littafin dama na ce wannan malami almajirin kuma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne, sai yace wani ustadin Al-Albani risala, yace babban malamin mu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana da littafi mufrada wanda yake wararre ne akan wannan matsala ta sallar idi a filin idi ake yin ta. Ismu hasunan wannan littafi salatul idaini fil musalla hiya sunna, sallar idi guda biyu a filin idi to shine sunna. Tabu'ud Dimashq yace ka duba wannan littafi da aka buga a kasar Dimashq, san zurha lallai kaje ka samu wannan littafi kai nazarin shi, fa innaha ghayatun fil nafasa, wannan littafi ya kai matuka wajen kyau da aminci da kuma bayani. Wannan littafi karamin littafi ne, dan haka na taho da shi dan ka ga misalin shi, mai wako kana so sai ka je ka ainihin ni photostat din shi, ka gan shi salatul idaini fil musalla hiya sunna, dashi yayi magana dangane da wannan mas'ala ne dalla dalla da hadisan da ke mara mata baya da kuma ainihin raddi akan waɗanda suke suka wannan matsala ta cewa sallar idi ba wai a filin idi ya dace ayi ba, wai masallacin annabi saboda yayi kadan ne a lokacin nan shi yasa annabi yake fita filin idi, kuma suka ce a lokacin babu wani masallaci a Madina sai wai masallacin annabi, aka ce a kun yi ƙarya domin hadisai sahihai sun tabbatar a Madina akwai masallatai da dama banda na annabi sallallahu alaihi wa sallama, akwai masjidul qiblataini, akwai masjidul quba da makamantansu. To ashe wannan ya nuna sunna ce ta sunnanta ranar sallah a fita idi ba dan karancin masallaci ba, na daga cikin hikima haka shine al'ummar anguwanni mabambanta su hada a wani fili guda daya da zuciya daya da limami daya suna fuskantar alqibla daya, sai ya zan an samu wani hadin kai kenan na shekara. Kuma saboda musulunci kamar da muka karanta a farko-farkon littafin shine duk gwagwarmayar shi shine a samu wa anna hadhihi ummatukum mata wahida, a samu cewa al'umma ta hadu mun zama abu daya a karkashin alqur'ani da sunna. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, saboda haka sallar idi a filin idi jama'a ita ce sunna. Al-Sheikh Al-Hasan Al-Abdulhamid yace al-mas'alatu sadisa, mas'ala ta shida, az-zahabu wal-iyabu ila al-musalla, zuwa da dawowa filin idi, ma'ana ta yaya ake zuwa filin idi, ta yaya ake dawowa. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara mishi yarda yace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato kun gani kamar yadda na fara ishara jiya cewa malaman farko haka suke, duk in suka ce babin kaza sai suke daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai kaga mutane sun gamsu da maganganun da ake gaya musu. To kuma dama rayuwa haka take, mawaki yace wa kullu ina'in bil ladhi fihi yanba'u, wato kowace ƙwarya abinda ke cikin ta ba shi yake dibowa ba, wannan ƙwarya an aka zuba nono cikin ta, in aka sa kofi ne za a dibo nono, wannan ƙwarya an aka zuba ruwa ne za a dibo ruwa. To haka waɗannan almajirai na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yake Qur'ani da Sunna ya karantar da su, to su ma sai zama haka suka taso, kai zama ya kunu murabbi ya kunu murabba, yadda mai tarbiyya kai yake kasancewa haka. Yanzu idan da a ce misali za a samu uwa wadda take gurguwa ce, tana danje shi ko tana cogala kafa, in ta haifi da ko da lafiyar shi lau saboda kokarin koyi yake da ita, sai ga shi ma lokacin yana tusgudewa haka saboda sai yake cikakken koyi da ita. To shine yadda ya karantar da su, Allah ya ce annabi ya ce da suka zo suna rubuce rubuce su ma abin da suka sani kenan, saboda abin da aka koyar da kai shine abin da zaka bayar. Idan malamin ka ya koyar da kai a shari'a da bankaura, haka ne kamar malami za kai, malamin ka ya koyar da kai Qur'ani da hadisi, haka yadda dai aka tarbiyyantar da kai haka zaka zama. Dan haka ake cewa iyyaka wa aba jahalin, ahir kai da malamin bid'a kar ka sake ka kai malamin ka kai ainihin wato islamiya inda yaran malamin bid'a zai koyar da danka kana ji kana ganin za a zo a samu matsala danka kana ce mishi Allah ya ce annabi ya ce yana cewa to akwai hukum malamin islamiya da yadda yake Allah ya kiyaye Jabiru dan Abdullahi Allah ya tsara mishi yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza kana yawm eidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan ranar sallah tayi karamar sallah ce ko babbar sallah khalafa tariqa sai ya saba hanya hanyar da ya tafi ba ita zai dawo ba shine ma'anar saba hanya wannan hadisi gashi ma ne yake rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ruwaito shi al-amba hadisi na 986 jama'an mun ji wannan da kyau ko قال الامام ابن قيم الجوزيه الامام ابن قيم الجوزيه yace وكان صلى الله عليه واله وسلم يخالف الطريق يوم العيد ya kasance annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan saba ainihin hanya a ranar sallah sayarhabu fi tariqin wa yarji'u fi ukha fi akhar sai tafi ta wata hanya kuma ya dawo ta wata hanyar daban to me yasa annabi yake yin haka malamai kowa sai zari alqalamin shi ya bude kokolar shi yana tunanin wannan hikima shi dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mu kuma abin da aka ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda yadda da ranar lahira yadda da Allah da ranar lahira yake fatan ya kyakkyawan saduwa da Allah ya isa lahira lafiya to in aka ce manzon Allah ya kawai sai yayi idan ku yana neman tashin hankali duniya da lahira zaka ce manzon Allah yayi to wanne mai sai in ya gane kaza ki kuma sannan zai yi ke in bai gane ba kuma ba zai ba don haka su dai malamai gashi hikimomin da suka kawo daga ƙarshe zaka ji babban malami na yanzu zai ce ko a gane hikimar ko ba a gane ba mu dai an ce mana ni yadda annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam to shine sai yake cewa faqila wasu suka ce li sallama ala ahli tariqaini annabi yakan ainihin wato saba hanya ne dan yayi sallama ga mutanen hanyoyi biyu wannan hanya annabi ya wuce ta nasa sallama kaga albarka ta samu kenan kamar yadda ainihin imam muslim ya rawaito hadisi manzo Allah ya je gidan wani sahabin shi sai sallama assalamu alaikum sahabin yace saboda ina son sallama annabi te yawa a gidana albarka ta sauka ni kuma sai in sassauta murya ta sai in ce wa alaikum assalam sai ki amsa da ƙarfi yadda ba zai ji ba sai saki assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam na dai amsa ba ɗan sara amma bai ji ba don haka sai maimaita yace sai da manzo Allah ya ta uku sannan na daga murya dan albarka sallama manzo Allah ta tare a gidana kaga albarka ba garantiyo wannan garanti ne babu tambaba Allah ya shiryar da mu shine dan annabi ya sallama da waɗannan ya sallama da waɗannan waqila wasu kuma suka ce liya nala barakatuhul fariqani saboda waɗannan mutanen hanyoyi biyu duk su ma su samu tabarrukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzon Allah gaskiya ce duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam